ምን ያይ አኩን ፌስቡክ ቢስሚላህ ወሰላቱ ወሰላም አላ ረሱልላህ ማሰውራሩ በርከም ደወነ ሎከቺ ደኩማ ሀድዋ ደኩ አችኪ ወነ ሽሪና አምሶሽም ተምቢዮንኩ አየው አሽርን ጋወተም ቢዩ ሸካና
ዩላሂ ወበረካቱ በርከም ደየመችን ወነ ራና muna muku fatan alkhairi Allah ya bamu nasara akan abin da zamu tattauna Allah ya bamu ikon fadan daidai kuma ya kare mu da fadan kuskure bismillah
ba tare da bata lokaci ba zamu shiga cikin shirin akara makalla mai tambaya ta farko tace su bi ne a wajen mijin su to dayar tana aiki ita kuma bata aiki wacce ta rubuto tambayar tace da ya kasance yana sayen musu kaya to idan ya siyo kayan sai dayar ta kushe ta ce ba su da kyau kawai sai ya hakura ya daina siyowa to ita kuma ba ta da kudin da za ta siya ita kuma waccan tunda tana aiki to tana da kudin da za ta sayi kayan to shine take tambaya bai idan ya halatta ta dauka a cikin kudin sa ta siya ta ce yanzu haka kayan ta ba su fa kala hudu ba
to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh haƙiƙanin gaskiya dukan mutumin da yake da mata guda biyu uku hudu ya kamata ya tambayi malamai hukunci da ka'idar shari'a na zama da mace sama da guda ɗaya akwai dokoki akwai ka'idoji na shari'a akwai abubuwa da malamai suke bayani don kada mutum ya zo ya halaka wanda ya auri mace sama da daya dole ne ya kula da nauye-nauyen su yanzu wannan bawan Allah da ya kasance yana da mata biyu yana yin abun sa na wajibi ihsani ko kuma kyautatawa ciyar da iyali da daukan nauyen su kuma yazo ya wannan daga baya yazo ya daina yi saboda wata tana kushewa to wacce kuma tana aiki wannan kuma ba ta yi wannan an cutar da ita gaskiya dan haka idan ya barki da yunwa in bai kula da ke ba kika samu a cikin kudin sa ko aljihun rigarsa kika dauka kika amfani da shi ba haramun bane matar Abu Sufyan ta tambaye shi tace inna Abu Sufyan rajulun shahih Abu Sufyan mutum ne wanda yake mai rowa la yu'tini ma yakfini wa yakfi baniya baya bani abinda zai ishe ni kuma ya ishe yayana idan na dauka cikin dukiyarsa na biya bukata na gida na yi laifi manzo Allah ya ce ki dauka a cikin dukiyarsa bil ma'ruf ba tare da almubazzaranci da wuce gona da iri ba dan haka matukar ya barki ba sutura ba abinci wacce kuma saboda tana aiki tana biyan bukatar take kuma baki yayi baki da komai ba laifi bane in kika dauka a cikin kudin sa kika yi amfani da shi amma dai a sanar da shi wajibin sa a sanar da shi tilashin sa hatta ita wacce take aikin ai bai halatta ya kibata ba sai dai kawai watakila tunda ita ta yi laifi yana so ya ladabtar da ita ne to ai ke bai kamata laifin ta ya shafe ki ba wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma tace su bi ne a wajen mijin su tace kuma yana da hali sosai amma in ka tambaye shi ya sai ma abu sai ya nuna ba zai siya ba to ta kasance idan ta samu kuɗi ita amaryar sai ta siya to idan ta siya ya gani a wajen ta sai uwar gidan ta zagaye ta ce ita ma tana son abin sai kuma ya siyo mata to shine take tambaya wannan adalci ne
duk abin da miji zai siya a gida dole ya adalci tsakanin matan shi dole ne yanda wacce take da haki ita ma wannan tana da haki waccar ita da ta siya ba mu san da wani kuɗi ta siya ba da kuɗin mijin ta siya ne to kaga inda kuɗinta ta je ta siya to koda da kuɗinta ta siya ba bai a ɗauke masa nauyi ba ya kamata ya siyo duka guda biyu ya ba uwar gida sai dai ita in ta ce ba ta da bukata tunda ta siya in ya so ya ba waccan da haka dai ba daidai yayi ba kuskure yayi kuma ya kamata a ce a kula da ba ni sunan shi hakkin kowa rashin bincike da iyaye mata ko mazaje suke yi, rashin bincike da mazaje suke, rashin bincike da mazaje suke akan haƙƙin zamantakewa, wannan ta saka ainihin wato suke zaluntan abokanan zaman su. Wallahu ta'ala alam. Da haka mijinki ba daidai ya bi kuskure yayi, sai a gaya mai ta hanya ta ladabi da biyayya da girmamawa ya gyara. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkarimi. Tambaya ta gaba ta ce ta rabu da mijinta, tsohon mijinta, kusan shekara 8, wai amma wata ran in tana bacci sai ta dinga mafarkinsa, tana tsohuwar rayuwarsa da wancan mijin take tunawa, take mafarki, kuma alhalin tana da wani auren yanzu, shine take tambaya a bata shawara.
To ba za a iya hana kiki mafarki ba, ba za a iya hana kiki mafarki da kowaye ba ma. To amma yawanci masana suna ce an kaga mutum yana yawan mafarkin abu to ya sa shi a ransa ne. Gaskiya yar uwa, alamu yana nuna kina yawan tunanin tsohon mijin nan naki, wataƙila ya fi kyautata miki, wataƙila ya fi miki kaza, ya fi miki kaza, ya fi miki kaza. Babu mamaki wannan dalilin ya sa kike yawan mafarkinsa. To shawara ta karki gaya wa mijin naki, don zai ji ba daɗi gaskiya. Amma ki ƙoƙari da hanyar da zaki iya bi ki hana kanki ki mafarkin, ta hanyar rage tunanin tsohon mijin tunda kun riga kun rabu. To ga gaskiya zai fi kyau, gaskiya zai fi kyau. Amma dai Allah bai zai kama ki da kawai dan kin yi mafarki da tsohon mijinki a ce ko kin ci amanar aure ko kin yi kaza ko kin yi kaza ba. Sai dai na gaya miki, yawan tunani la'alla yakan sa mace ta rinka mafarkin abu ko yawan sa shi a rai. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce ta haihu sai ta fara jini, bayan kwana 17 da wannan jinin sai ta fara ganin wasu ruwaye kala-kala, ta ce kalar pink, ban san mace ce kalar pink da Hausa ba, pink color. Wai ta ga ruwa yana zuwa mata, shine ta ce za ta yi wanka ta ci gaba da sallah ko kuma sai ta daina ganin wannan ruwan haihuwa.
Jinin haihuwa ya ku iyaye na mata yana iya tsayawa ko da kwana 2 ko kwana 3 ko sati 1 ko sati 2, ya gejin sa dai zance mafi inganci wajen malamai shine kwana 40. Idan ya kai kwana 40 malamai suka ce an gama jinin al'ada, duk wani jinin haihuwa, duk wani jini da zai biyo bayan kwana 40 nan jini ne rashin lafiya, ya halatta mace ta yi wanka ta ci gaba da sallah, ta ci gaba da mu'amala ta auratayya. A masabar malikiya, wasu malaman suna ganin cewa na iya kaiwa kwana 60 za ta ƙara bayan kwana 40 din, amma dai zancen da yafi inganci kamar yadda yazo a cikin hadisi, kanatin nufasa'u taq'udu ko taq'uduna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama 40 yawman, mata sun kasance suna kwana 40 ne suna zaman biki kwana 40 a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To zai kuma iya yankewa kafin kwana 40, canjawan jinin nan da yazo inda kin ga ya canja, ya baki kamar ruwan kasa-kasa da hanta-hanta ko ruwan kasa-kasa haka fatsi-fatsi, to wannan yana nuna cewa jinin ya tsaya, zaki iya wanka ki ci gaba da sallah, tunda ba irin wancan jinin bane da yake zuwa miki tun farko. Sai ki wanka ki ci gaba da sallah, in kuma ya sake dawowa to ya kama wasa kenan, sai ki sake komawa ki daina sallah ki daina sauran abubuwa, saboda kwana 40 din bata cika ba. Wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yace ya shiga sallah, in ya shiga masallaci zai yi sallah raka'a 2, watan zai yi tahiyatul masjid, shine yake tambaya, da kuma rawatib, shine yake cewa zai iya yin niyya 2 a wannan raka'a 2 da zai yi, irga ta a matsayin nafila ta gaisuwar masallaci da kuma a matsayin ta na rawatib kenan.
Abinda malamai suke cewa ɗaya tana iya ɗauke nauyin ɗaya, ɗaya tana iya ɗauke nauyin ɗaya. Yanzu kamar misali mutum akwai tahiyatul masjid a kansa, manzo Allah ya faɗa cikin hadisi, idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlisanta yarka arkatain aw yusalli arkatain. In ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai yayi sallah raka'a 2, wannan ita ce sunna ta gaida masallaci tahiyatul masjidi da ake fada tahiyatu al masjidi to idan kuma akwai rawatib to wannan tahiyatul masjidin da yayi ta dauke masa nauyin ba sai ya dada maimaita ta rawatib ba dan haka dai kawai raka'a biyun nan idan an yi sun wadatar ba sai an yi wani bambanta niyya wancan kaza wancan kaza ba sai dai kun mutum yana so da ya kara da neman lada wannan zai iya yi amma dai mutane su gane da rawatib da tahiyatul masjid suna iya narkewa su zama rawatib din gaba daya daman kawai ai cewa kai kakka zauna sai kai raka'a biyu to kuma ya raka'a biyu yawa ya raka'a biyu Allah ganar da mu kamar yanzu misalin afwan azumi ne na arfa sai ya fada a ranar alhamis to kaga ana yin azumin nafila ran alhamis kuma na arfa ya fada ran alhamis to idan mutum yayi azumin arfan nan to Allah zai rubuta masa ladan yayi azumin alhamis sannan kuma yana da ladan azumin arfa Allah ya gane da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa wai akwai azumin kan fara a gaba da rantsuwar da mutum yake wasuwasin ya furta a bakin sa ko kuwa a zuciyarsa ya wata rantsuwa yake tunani
idan bai furta ba in bai tabbatar ba babu kafara akan shi shari'a ba za ta kama ka akan abin da kai kanka baka da garantin cewa kai wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce dan Allah tana neman mafita mijinta ta kama yana neman wata budurwa kuma ta ce har tafiya da ita wani gari suna yi har Lagos ya biya mata kudin jirgi suka tafi da ta yi magana a kai wallahi ta ce yadda ke ya mata duka kuma ya sake ta daga baya ya bata hakuri ya kara mai da ita to sai budurwa take daukan hoton ta ita da mijin yake take daukan hoton mijin nata da shi da ita kenan azin ita budurwar da mijin wacce ta bugo yawa sai ta dinga sawa a status dinta to shi ma ta masa magana ya kara sakin ta saki biyu kenan to shine wai a lokacin da ta da ta da ya sake ta na biyu shine ta yi masa mugu addu'a ta ce Allah ya hada shi da masifa ya zama koda abinci sai ya gagare shi
inna lillahi
ta ce to yanzu fa halin da ake ciki abinci yana gagararsa shine take neman shawara akan addu'ar da ta masa wai a cikin bacci rai ta yi ta wai yanzu za ta iya cewa ta yafe masa ko yaya dai ga dai matsaloli nan irin da ta faɗa
ni shawara ta al'umma ya kamata waɗanda suke sauraron wannan shiri ya kamata su gane hakikanin yadda wasu maza suke rayuwa a cikin gidajensu tare da ainihin wato matansu yadda suke wulakanta su suke tozarta su wasu mutanen ba su da kirki wasu mutanen halin su dabi'ar su ba ta da kyau babu tausayi babu jin kai babu sani ya kamata yanzu mutum ka zo kana neman mata na banza iyalinka tana kaunarka tana son ka bata ce ka sake ta ba ta yi maka magana ka mata duka ka sake ta wannan wani irin zalunci ne wannan kuma ta sake kama ka ta yi maka magana kai daman da yake saki babu wahala a hannunka to ke baiwar Allah wannan mijin naki matukar bai gyara halinsa ba ba mijin zama bane ga neman mata ga yawan saki sai ki shirya in zaki iya zama da shi haka kuma mallan kaga abun mamaki halin mata ita fa yanzu ba tambaya ta ya halatta ci gaba da zama da shi ba ko da yake wani ya ce mallan duk inda kaga fatawa irin wannan to mutumin mai kudi ne mai kudi ne tunda mai maiko ne ba za a ba a tambayan ya za a yi arabu da shi tunda yana da hali yana da maiko amma yau da talaka ne tuntunin da zage-zage ma ta fita to ba daidai yayi ba abinda yayi yayi kuskure mai gidanki kuma duk wanda ya nemi yar wani sai an nemi yar sa tunda dai kuna aikowa kuna kullawa ƴaƴanku sharrin da ba lalle su iya girbe shi ba saboda yawan sa da haka ki dada gaya masa cikin hikima da ladabi da biyayya tunda kuma ya kai ga in an gaya masa din yana yin saki to ko lafazin da ke mai amfani da shi ba mai kyau bane har ya kai ga sakin ki to ki gyara lafazi idan kuma da lafazi mai kyau ke gaya masa to ki sa uwarsa ta gaya masa ba mu sani ba ko zai saki uwar ta sa ita ma ko kuma ya zai da ita ko ki sa wani ya mai magana daga yau tunda saura miki igiya daya yar uwa ina baki shawara kar ki sake masa magana tunda sakin mace ba wahala bane a wurin sa bai wuce cire hula ba gaskiya kar ki sake masa magana ki saka ai mai magana sannan abu na biyu kin ga wannan ya nuna cewa ke dinnan in ba su abu waliyar Allah ce wataƙila waliyar Allah ce tunda kin ga kin yi addu'a Allah ya karba kin yi mummunar addu'a cewa Allah ya jarabe shi koda abincin da zai ci ma irasa yanzu gashi yana to wannan ya nuna cewa Allah ya yarda cewa yana zaluntar ki kuma ya yarda an zalunce ki kin yi addu'a dan manzo Allah ya ce ittaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta jama'a ku ji tsoron Allah ya isa jama'a ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunce shi fa manzo Allah ya ce laysa bainaha wa bainallahi hijab babu shamaki tsakanin Allah ya isa da addu'ar da wani ya shiga cikin matsi aka takura shi aka jefa shi cikin damuwa ya Allah ya isa ko shamaki babu wucewa take wajen Allah tabaraka wa ta'ala dan haka ine miki albishir kin yi addu'a Allah ya karba addu'a kuma yanzu kina nan kina girbe addu'a da kika yi to da kin sani da addu'ar alheri kika yi masa ta shiriya nan gaba ki rinka yin addu'a shiriya ki daina addu'a sharri da kin roka masa Allah Allah shirye da ke na san yanzu da kin rubuta mana takarda kina cewa a ce ki murna mijinki ya gyaru to sai ki canja wannan addu'ar ki ce ya Allah kamar yadda ka karbi addu'a ta ka jarabi mutumin nan da talauci da rasa abin da zai ci to Allah kai din ne dai mai karbi addu'a ka canja mana wannan addu'a ka sa ya gyara halinsa Allah ka sa ya tuba Allah ka sa ya koma gare ka Allah kuma ka bamu abin da zamu ci ba dan halin shi ba dan mu ya ubangiji da kuma ainihin wato matansa ko in ce da ƴaƴansa kanana Allah ka ka bar shi cikin wannan yanayi kenan yanzu zaki iya cewa kin yafe masa sannan kuma zaki iya canja addu'ar kuma ki gaya masa lalle ya koma ga Allah koda ba akan wannan mummunan laifin ba dan kai ya je ƙara sakin ki kuma ki ci gaba da addu'a in alheri ne gare ki ci gaba da zama da shi idan ba alheri bane Allah canja miki wani ba shi ba wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai dan Allah me hukuncin namijin da kullun in aka tambaye shi kudin cefa ne sai ya ce wai bai shigo da kudi ba ayi abin da ya sawwaka
kin Allah ya jarabe ki kin aure marowaci bai shigo da kudi ba kenan yana da kudin bai shigo da su ba marowaci kenan abin da ya sawwaka to idan Allah ya hore miki abin da ya sawwaka din sai ki je ki tai ki ta addu'a kuma Allah ya sawwaka miki irin waɗannan mutane ko rataye rigar saye da 500,000 ki kwashe ta kuran wannan shine maganin sa in yayi magana ki ce an maka abincin rana an maka abincin dare ko an yi wa ƴaƴanka abinci sai dai kuma in ya gane kina kwashewa kuma zai daina shigowa da shi zalunci ne mai gida rashin tsoron Allah ne mai gida ya zo ya ce wa mace wai aje ayi abin da ya sawwaka wai shi bai zo da kuɗi ba ya kamata maza ku sani cewa wajibin ku ne ku ciyar da iyalinku wajibin ku ne ku ɗauki nauyin su wajibin ku ne ku faranta musu wajibin ku ne ku kyautata musu ci da sha da sutura da wurin zama wannan dole namiji ne to kuma wannan yana nuna cewa a mazaje wasu da yawa halin su bai da kyau dan gaskiya injiniya wannan matsalar ku je ku yi abin da ya sawwaka din nan fa yanzu shi ake yi da yawa maza cewa suke aje ayi abin da ya sawwaka to gaskiya duk wanda bai ciyar da iyalinsa ba wallahi sai Allah ya kama shi kar wani namiji ya taba tsammanin cewa idan ya bar iyalinsa cikin yunwa da talauci bai dauki nauyin su ba cewa Allah zai kyale shi a haka wallahi Allah bai zai barka ba kuma zaka gamu da tasgaro a cikin rayuwarka zaka gamu da matsaloli zaka gamu da damuwowi zaka yi ta neman Allah ya hana ka saboda ka tauye wa iyalinka hakkinsu mafi alheri a cikin ku inji manzon Allah khairukum khairukum li ahlihi shine mafi alheri mai kyautata wa iyalin shi ku kyautata wa iyalanku ku daina barin su don yunwa ku daina cewa su je su yi abin da ya sawwaka wannan ba daidai bane wajibi ne akan ku ku ciyar wajibi ne ku biya kudin makarantar yayanku wajibi ne ko matarka miliyoniya ne dole sai ka ciyar da ita wannan dole dole ne Allah ya ba wa maza ikon gyara irin wannan hali da suke na cewa aje a sarrafa abin da ya sauka wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mi tambaya ta gaba take cewa wai dan Allah wace addu'a za ta dinga yi saboda jinnul ashiq
to jinnul ashiq kaman da malaman ruqiyya suke fada wani aljani ne da yake makalewa mace wani aljani ne da yake makalewa mace rinka saduwa da ita daga ishku ne ai soyayya ya sota ya ya rinka shaukin ta ya rike ta ba zai rabu da ita ba babban ko namiji ma haka shi ma yana samun aljana ta makale masa kaga mutun ya kai munzalin aure ya ki ya aure to abinda za a yi maganin shine yawan karanta suratul baqara saboda shi ita suratul baqara duk inda take shedani baya zama babban abin da zaki rike ki rike wuridin suratul baqara kurin ki tabuga zama da alwala kwanciya da alwala yin azkar safiya da maraice yawaita karatun alqur'ani a dunkule da yawaita yin sadaka in Allah ya sa da Allah zai yaye miki wannan musifa kuma da yawa gaskiya daga cikin mata akwai masu fama da wannan jinnul ashiq din sai kaga mace ta ki auruwa kuma ba ta sha'awar aure duk inda kaga mace ta ki aure ba ta sha'awar aure to ko ba ta fada ba ku bincike ta ba mamaki tana da aljinin da ya aure ta yake biya mata bukatar ta kurin Allah shiryar da mu Allah ya ba su lafiya wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace wai matar shi ce take cewa ya sake ta kuma an ce ba bi kyau wai ya zai idan Allah ya ba shi shawara
to kai me matsalar ka kai fa ba kai kake cewa za ka sake ta ba ita take cewa ka sake ta to sannan ka da kokari sannan ka da hakuri sai ka gaya mata ba kyau tabbas manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ayyu mar'atin sa'alat zawjaha duk matar da ta tambayi mijinta talakan saki fi ghairi ma ba'sin ba tare da wani laifi ba aka koran tace a sake ta ko kanshin aljanna ba za ta ji ba ko kanshin aljanna ba za ta ji ba dan haka matarka in dai ta nemi ka sake ta ba tare da wani uzuri karbabbi a shari'a ba to tana cikin hadari ta aikata kaba'irar zunubi ta aikata zunubi mai girma kuma watakila in jahila ce sai ka fadakar da ita ka dora ta akan hanya cewar tayi abin da yake ba daidai bane tayi abin da yake na kuskure ne bayan nan kuma dan Allah tunda kaga tana cewa ka sake ta watakila halinka bai da kyau watakila halinka bai da kyau tunda kaga mace ta matsanta ka sake ta watakila halinka ko dabi'ar ka ba ta da kyau kai kokari ka gyara halinka mara kyau dan ta daina cewa ka sake ta mun san mata suna da hakuri mun san mata suna da kaiwa zuciya nesa duk inda kaga mace tana matsantawa miji ya sake ta ya sake ta to ruwa baya tsami banza galiban bance duka ba galiban nace akwai maza waɗanda suke azzalumai malam akwai maza waɗanda suke masu karancin tausayi akwai maza wanda zama da su ba dadi ƴaƴansu ba sa jin dadi zama da su matan su ba sa jin dadi ƴan uwan su ba sa jin dadi zama da su dan haka idan matsi yayi wa mace yawa za ta nemi saki kuma ba laifi ta yi ba tunda akwai sababi akwai dalili hadisin da ya haramta a nemi saki in babu uzuri in babu wani dalili a shari'a karbabbe maza ku ji tsoron Allah ku kula da matan ku daina takura musu kuna kuntata musu kuna matsanta musu har ta kai ga ka takure mace sai ta bude baki ta ce ka sake ta ka rabu da ita kuma duk wanda mijinta duk wanda matarsa ta nemi ya sake ta mutakar yana zaluntan ta wallahi ka sake ta shi yafi maka alkhairi dan kar ta je ta zama sababin shiganka wutar jahannama dan duk wanda yake tauye hakkin iyalinsa yake cutar da ita baya yin abin da ya kamata a shari'a alƙawari ne in ya mutu kamsu ya shiga wuta dan haka ku kula da iyalinku ina da tunatar da ku hadisin da manzo Allah yake cewa mafi alkhairi a cikin ku shine wanda yafi kulawa da iyalinsa mafi alheri mai yin alheri ga iyalinsa wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace sun yi aure da mijinta ba shi da shi Allah ya buɗa masa. Tace da Allah ya buɗa masa sai mamansa ta sa shi ya ƙara aure. To da ya ƙara auren ita aka sake ta shekara ɗaya kenan. Tace amma shekara ɗaya da sakin ya hana ta ta ga yaransa kwata-kwata. Kuma iyaye sun yi kokarin su yi sulhu yaki. Wai saboda ganin Allah ya daga shi shine take neman a sa ta addu'a da kuma taimako dai.
To da farko muna miki addu'a idan alheri ne gare ki koma wannan gida Allah mai da ke ki ci rabanki tunda Allah ya daga shi ya dan samu mai kwan duniya. Naga abin da yafi damun ki kenan. Eh Allah ya mai da ke gidanki a ci duniyan nan tare da ke. Idan alheri ne gare ki in ba alheri bane Allah ya baki wanda wato wanda yake mawadaci. Mai yalwa mai hakuri mai kulawa Allah ya baki mijin kwarai wanda zai kula da ki matsala ta biyu injiniya akwai matsaloli da ake samu na idan mutum ya rabu da mace wai sai ya rike yaya ya hana uwar yaya ta ga yayanta jama'a ya kamata ku sani fa ba ku da haƙƙi namiji ba shi da haƙƙin da zai rike yayansa wai yaya na ne yayanka kana da wannan kana da naƙuda ne akwai inda kai ka taba naƙuda ka shiru kai yanzu kana namiji har ka zo ka je gaban mace kana wai yayanka ne kai ka san wahalar dama ka san yadda dan yazo duniya dan ku ne dai shari'a bata salwantar da haƙƙin mace akan diyarta ko danta bayan ka sake ta ba ba inda aka ce idan namiji ya sake mace to matar ba ta da haƙƙi akan yayan ba inda aka faɗi wannan asali ma rashin tausayi ne ka kashe mata aure ko aurenta ya mutu kuma ka raba ta da yayanta da haka maza ku ji tsoron Allah ke wannan miji naki ya zalunce ki ko in ce yanzu ba mijinta bane tunda mijin wata ne ya sake ki ya cuce ki kuma kuna da haƙƙi daga nan har majalisa dinkin duniya ku tafi duk inda za ku je kotu ku nemi haƙƙin ku a baku dama ku ga yayanku a ba hanya ta lalama a matakin farko ki ga danki yanzu ko ka zace mallan ka dauke mata dan tafi sai ta yage ka fi sabilillah amma mace ta zo ta naƙuda ta fi yayanta ka zo ka hana ta yayanta wata wallahi mallan makaranta take zuwa sai yaran sun fito breakfast sai ta tafi da biskit ta tafi da cingam sai ta tsaya a gefe in yaran sun fito break sai ta ce wani zo ta kama shi ta shafa shi tana kuka tana shafa shi in za su rubu ta bashi biskit wai uban ya hana gani da ya ji labari ma tana zuwa makaranta sai ya cire yayan a makaranta saboda mugu ne wallahi sai Allah ya kama ka wannan wani irin dabi'a ne wannan wace irin rabuwa ne ku da aka ce ku rabu da matan kuma imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan ku rike su da kyautatawa ko ku sallame su da kyautatawa ba daidai bane wannan ba daidai bane wallahi kuskure ne so muna kira ga iyaye maza ku kula da haƙƙin matan ku koda bayan kun rabu da su ku ba su dama su ga yayansu in ma baku bar su suka je suka yi musu hutu ba baku bar su suka je suka zauna da su zuwa wani lokaci ba ku ba su dama su je su ga yayansu ko ku kai musu su wannan shine daidai kuma wannan shine shari'a amma saboda Allah tsakani da Allah mutum yazo ya rike yaya ya hana uwa ganin yaya wannan ba daidai bane kuskure ne Allahumma illa idan uwar tana da wani mugun hali to ko ban san wani irin mugun hali ne take da shi da za a hana ta ga yanta ganin su ma ba tunda ba kashe su za ta yi ba ba waye din su za ta yi ba gaskiya ya kamata maza su ji tsoron Allah muna miki addu'a Allah hada ki da yayanki Allah ya baki ikon gani yayanki Allah ya baki ikon kulawa da su kuma Allah ya sa mijin naki ya gane ko in ce tsohon mijinki Allah ya sa ya gane wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace tace akwai saki tsakanin su da mijinta saki daya to sai ya ƙara yin wani sakin na biyu kenan to da aka zo sulhu sai yace wai shi ya bar auren to yanzu kuma sai tace sai daga baya yace ta dawo sai aka ce masa wai ai yayi saki uku
dan noi
yayi daya suna da saki daya sai yazo yayi na biyu to da aka zo yin nabiyin an yi nabiyin sai aka zo sulhu sai ya ce wai ya bar auren ya fada wannan kalmar to shine yanzu da yace ta dawo sai aka ce wai uku kenan shine tace dan Allah me mafita kamar dai tana so ta koma
kalmar kalmar ya bar aure ba saki bane kalmar ya bar aure ba saki bane ba sai dai in an tambaye shi me kake nufi da ka bar aure eh ina nufin na sake ki to kalas saki ya tabbata a barazana ce kawai nayi a kawai ni dai nace na bar aure ne amma ni a raina ba ina nufin saki bane dan haka baiwar Allah wanda yake da sai na ƙarshe wanda zai yake da magana ta ƙarshe akan dawowanki ko rashin dawowa mijinkin nan shi za a tambaya me kake nufi da kabar aure kar a zo ai mai sakin dole ko da yake yanzu abinda wani ya mun fata hada zai yake cewa ce mallam akwai wasu garuruka fa yanzu a Najeriya sun hada baki kawai ma idan mutum ya sake matarsa ta tafi kafin ta gama idda in yace ya dawo da ita ma sai a ce wallahi bata dawo ba wallahi ba a yadda a dawo mutum zai yayyayi ya ce ya dawo da ita ko da bata gama idda ba ba su dawo da ita ba wannan ba daidai bane saba shari'a ne ba daidai bane saba akwai garin da naje wa azima aka ce ai diyonci garin ma ai haka ma ake ta zo a je aure kawai in dai ka riga ka sake ta ko bata gama idda ba kace ka dawo da ita to ba za ta dawo ba kuma za ta je ta saki sabon aurenta kuma mai fatawar Allah sauki yace mu wai hadda malaman garin ma su ma haka suke yi nace to lalle ana jagwal a garin nan ana kwaba ina maimaitawa ina da maimaitawa duk mutumin da ya saki matarsa idan bata gama idda ba in ya bude baki yace ya dawo da ita to fa ta dawo saboda ai bai gama sakin ta gabaki ɗaya ba da tayi idda ne in yace ya dawo da ita za ta ce bata yadda ba to yanzu ya za a yi ya dawo da ita bata gama idda ba a ba ta so ta koma sai ta tafi gurin kotu sai ta gaya alƙali bana son auren nan amma fa kina matsayin matarsa yanzu akwai fitowar da aka mun kwanan nan irin wannan din akai yace ya dawo da ita ta kiyarda ta ce ita bata dawo ba kuma kawai ta zai saki sabon aure har ma ta yi ciki ma ta haihu shine shi kuma mijin ya je kai ƙara ya ce shi bai yadda ba wannan al'amari dai Allah ya gyara mana ku rinka tambayar malamai ku rinka yin fatawa idan mace ta ce bara ta dawo ba ba a auren dole ai a shari'a ba dole ba za ki dawo ba to mu tafi kotu alƙali ya tambaya me yasa bara ki dawo ba ki faɗi uzurorinki idan karɓaɓɓu ne zai ce ya baki takarda a dolensa saboda an lura janibin zalunci ya fi yawa a cikin zamantakewar taku shikenan sai a sa ya sake ki alƙali kina da takarda daga kotu ko alƙali ya sa ya sake ki shari'a ce wannan amma kawai a zauna a gida ubanki ya ce ba za ki dawo ba kuma a zo a nemo wani auren a je auren da ke wannan aure ne kan aure kuma haramun ne Allah kiyaye
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa tana da yaro dan shekara 2 rannan kawai wai sai ya mata wani abu sai ta ce masa shige ta ce wallahi ita a gidan su wai ko zagi ba a yi amma sau bi tana fada masa kalmar shine take cewa wai shin wannan kalmar za ta bi shi ne
to hadisi ya zo a cikin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari Allah masa rahama cewa iyaye Allah yana gaggawan karbar addu'ar iyaye addu'an nan ta alkhairi ne ko ta sharri da haka duk wanda ba ta so bakin ta kama danta to ta dinka fadan alheri akan danta kar ta fadi sharri akan danta duk uban da baya son bakin uba ya kama dan shi to ya bude baki ya fadi alkhairi akan wannan da kada ya fadi sharri akan wannan da don kam tabbas idan mala'iku suka ce amin dan nan fa sai ya zama shegen nan da haka kin yi kuskure amma ke kika fada ki ce ya ubangiji na janye wannan zagi da nayi ya Allah ka sa dan nan ya zama mai albarka kuma abin da ya mun na batawa na yafe masa ina neman afuwarka ku fadi alheri akan ƴaƴanku ko da ranku ya baci ku daina fadan sharri akan ƴaƴanku ko da kuna cikin bacin rai saboda bakin uwa ko bakin uba yana da kaifin gaske Allah ya gane da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace dan Allah tana bara addu'a Allah ya ba su zaman lafiya da mijinta da kuma hakuri kuma Allah ya hada kansu
to kaga wannan baiwar Allah ta ji dadin auren kenan mallam eh ta ji dadin Allah ya ba ku lafiya da zaman lafiya da sauran mata ma duk da suke biye da mu a wannan shafi namu da mazan ma duka Allah ya ba su zaman lafiya da matan su kaga wannan tayi kokari akaram kallar tayi kokari ta aiko tana bukatar addu'a ta musamman da zaman auren su wata kuma ce a take a musu addu'a Allah warga tsa su Allah ya kiyaye mu
na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah a wani sallolin farilla ne ake bayyana karatu sannan kuma a wadanne ne ake boyewa
sallar asubahi ana bayyana karatu sallar magariba ana bayyana karatu a raka'a biyun farko ana boyewa a raka'a ɗaya ta ƙarshe sallar isha'i ana bayyana karatu a raka'a biyun farko sannan kuma ana boyewa a raka'a biyu na ƙarshe sannan sallar azhar da al'asr gaba ɗaya boye karatu ake wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa yayi bakance zai aikata wani aikin alkhairi idan Allah ya bashi aiki shi da dan uwansa to shikenan in aka zo aka samu aikin nan su biyan sun samu aikin to har an fara to shi kuma sai aka samu matsala ta albashi ma'ana dai shi ba a biyan shi albashi shine yake tambaya wai shin zai cika wannan alwashin abakancan nan da yayi ko kuma ya jinkirta sai albashin sa ya fara shiga kenan
zai cika in yana da hanyar da zai iya cika wannan alwashi zai cika dan lokacin da yayi wannan alwashi bakancan da ai bai kafa shi da sharadi ba bai ce sai in yana samu albashi ba ta in ya samu aiki kawai dan haka lalle zai cika in kuma bai da shi to ya bari sai an fara biyan sa albashi sai ya cika wannan alwashi da yayi sannan muna tunatar da mutane cewa makaruhi ne yin bakance makaruhi ne yin bakance fa inna yustakhraj min al-bakhil da annabi sallallahu alaihi wasallama daga marwaci ake fitar da bakance mutum wai ya ce wai sai Allah ya masa kaza sannan zai yi kaza in Allah bai ma ba za ka yi ba kenan amma kuma sifa ce ta mu'minai idan sun yi bakance suna cikawa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mutum ne baya iya daukan dawainiyar gidansa ci da sha da sutura da komai shine take tambaya wai ya halatta ita tayi family planning saboda ita ce maman sa ita take daukan dawainiyar gidan kuma shi mutumin baya iya daukan dawainiyar gidan
me family planning
ta dakatar da haihuwa dai anan da take so ta ce ita gaskiya kwata kwata saboda ita take daukan dawainiyar gidan uban baya iya yin komai
to haka dai ka fassara kawai family planning ai ba dakatar da haihuwa ne
ba tazara haihuwa amma ita ai nata
ita ta ce za ta yi tsarin iyali ko za ta dakatar da haihuwa
cewa ta za ta yi family planning don gudun kare yara
to galiban
saboda ita take daukan nauyin
su ina ganin abinda take nufi mu kyautata mata zato tana nufin ta yi tsarin haihuwa tsarin spacin tsarin bada tazara wajen haihuwar ƴaƴa saboda mijin baya kulawa da ƴaƴan baya kaza amma da tana nufin ta dakatar da haihuwar ne gaba daya to ina jin za ta faɗa ta ce da tana so ta dakatar da haihuwa gabaki daya to amma na farko dai ita shari'a da kuke gani tana tafiya ne a bisa ka'ida kuma a bisa kulawa da sauke nauyi gaskiya wajibin uba ne wajibin miji ne ya ciyar da matarsa ya shayar da ita ya dauki kudin nauyin kudin makaranta da wahalhalu da kudin haya da abincin da za a ci da lafiyar su da komai wajibi ne duk mutumin da yayi aure dole sai yayi wannan in yana tare da matarsa dole sai yayi to wannan mijin an wayi gari shi baya daukan nauyin kamar fa yadda ta faɗa daka muna bayani ne a bisa based on abin da ita ta gaya mana to tunda baya iya daukan nauyi kenan ba za su iya kulawa ba sai ta samu wani tsari da za ta rage ta zarar haihuwar me kunta ta haihuwa akai akai yaran su laganta ko su tozarta ko kuma a shiga wani hali sai da ta bada ta zarar haihuwa wannan ina ganin a fahimta ta wallahi alam ba laifi bane tabo da larura ne babu abin da za a ci babu abin da za a sha wannan kuma ba yana nuna cewa duk talaka ya daina haihuwa ba ba haka ake nufi ba yanzu kar ku manta ita wannan mata aure ce kuma ta ce ita take daukar nauyin gidan mai gidan baya iya kulawa da ita so a fahimta ta idan kin yi tazarar haihuwa kin dan bada gap wannan ba laifi bane har zuwa lokacin da zai dawo ya ji wa'azi ya gyara ko Allah ya hore masa ya ci gaba da kulawa amma dakatar da haihuwa gaba ɗaya ba zan iya bada fatawa akan ki dakatar da haihuwar gaba ɗaya ba dan zai iya yiwa gobe ya gyara zai iya yiwa gobe ya gyara kuma zai iya yiwa watakila ya mutu ko kuma ke din auren ya mutu ki je ki sake wani aure to kin ga in kin dakatar da ita gaba ɗaya in kin yi aure kuma an cutar da miji na biyun da kika aura wallahu alam Allah ya ba su ikon ciyarwa mazajen nan
amin amin Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai ta ji fatawa an ce aikin banki ko wani iri ne haramun ne shine ta ce dan Allah ya abin yake
eh malamai suna yin wannan bayani ba haka bane gaskiya a ce ko wani irin aikin banki haram ne ba haka bane sai dai watakila ko ba a ji bayanin malaman ba ko malamin ba abinda ake nufi bankin da yake mu'amala da kudin ruwa bankin mai yake da mu'amala da riba saboda ayoyi a cikin alqur'ani ba za su lissafu ba suna nan da yawa da Allah ya hani akan cin haram mu'amala da riba alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatu shaytanu min almasi dhalika bi annahum qalu innama albay'u mithlu riba wa ahalla Allahu albay'a wa harrama ar-riba lalle wadanda suke cin riba banki kuma yana mu'amala da riba da haka wanda suke aiki suna karban kudin riba suna ci Allah ya ce a gaya muku mutum zai tashi kamar wato wanda shedan ya buge shi kamar shedan ya shafe shi yana ta bugun kansa yana bugar kasa yana make-make ya takabbatu shaytanu min almas saboda sun ce da kasuwanci da riba ai duk ɗaya ne Allah tabaraka ta'ala kuma ya halatta kasuwanci amma ya haramta riba hadisi sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka haramta mu'amala da riba shi yasa malamai suke cewa duk bankin da yake yana mu'amala da kudin ruwa yana mu'amala da riba to bai halatta ba musulmi ya je jefa kansa a cikin wannan yanayi sai dai in yana cikin yi to yayi kokari ya nemi wani aikin ba wannan ba yayi ta addu'a Allah ya canja masa wata sana'a yanzu sai dai ya zauna a matsayin larura bayan da zai yi ya jira lokacin da Allah zai bashi ya je samu wata sana'a yayi amma a ce duka gaba ɗaya akwai bankuna na musulunci yanzu alhamdulillah a Najeriya akwai da yawa ga Jaiz Bank banki ne na musulunci alhamdulillah yana da kyau kwarai ana ta yi ga Taj Bank ga Alternative Bank shi ma sabon banki ne kwanan nan aka bude shi ga wasu ma suna da Windows na Islamic Banking Lotus ga bankuna da yawa yanzu alhamdulillah sun fara wayewa suna bude ainihin wato Windows na bankuna na musulunci wanda muna kira ga manyan bankuna a kasar nan da yawan musulmi da kuma yawan market din yan kasuwa musulmi ya kamata ku bude Windows na Islamic Banking Islamic Finance is very good and is very very acceptable a duniya gaba daya ana aiki da shi America ana aiki da shi Ingila ana aiki da shi Malaysia ana aiki da shi India ana aiki da shi Saudi duk kasashe a duniya suna aiki da tsarin Islamic Finance ko Islamic Banking ana yi kaga yanzu irin su GT Bank a banki ne mai Allah ya bashi karkuwa ya kamata GT Bank ku yi rubutu a bude bangaren window na Islamic Bank irin su wannan Zenith Bank irin su Union Bank irin su First Bank duk waɗannan manyan bankunan mu ne da akwai makudan biliyoyin kudaden mu duk a ciki da na makarantu da na albashi da ake kuma kasar musulmi kuke operating ya kamata gaskiya waɗannan manyan bankuna muna muku da'awa muna tallata muku musulunci ku sauka daga tsarin ainihin wato conventional banks ku dawo tsari na musulunci ko kuma ma ba ku sauka duka ba to ku bude windows ku gwada ku gani ku ga albarka yanda za ku ga musulmi suna migrating daga wancan tsarin suna dawowa tunda Allah ya muku albarka kun samu karbuwa to me laifi dan GT bank ta bude window na Islamic bank me First Bank zata ragu da shi dan in ta bude window na Islamic bank me Union Bank zata ragu da shi me Unity Bank me all of the banks zasu iya bude windows na Islamic banking kamar yadda a duk duniya ba sabon abu bane karbabbe ne kuma ga irin yadda bankunan musulunci nan suke ta karbuwa suna samun ciniki duba irin Jaiz Bank masha Allah Allah ya bashi albarka Allah ya kara musu albarka irin su Taj Bank suna operating da kyau ga tsafta ga abubuwa nan masha Allah da sauran yanzu ga wani sabon banki ma shi ma alternative da aka bude yayi kyau sosai mu wani abun alfahari ne gare mu abun farin ciki ko musulmi ya kamata ku patronizing ku je ku kai kudin ku bankuna na musulunci dan ku kubuta daga mu'amala daga riba wannan ita ce gaskiyar magana kuma masu aikin banki musulmi ya kamata ku nemi aiki a irin waɗannan bankuna dan ku samu ku fita daga sabani da rudani Allah ya mana afuwa kuma Allah ya bamu hanya da zamu ci halal Allah ya bamu nasara da dacewa
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah wai ya ake sallar alqunut tana da bambanci ne da kowace sallah ko kuma dai ya take
alqunut addu'a ne ai da ake addu'ar alqunuti abinda ake nufi shine idan wani abu ya faru mutum ya daga hannu yayi addu'a ya roki Allah ita kuma alqunuti ana yin ta ne idan wata nazila ta faru alqunutu linnazila ake cewa idan wani abu ya faru sai ayi wannan addu'a ta alqunut yaya ake yin ta ana yin ta ne a cikin dukkan sallolin farilla ko kuma sallan nafila duka ana yi sallar farilla bayan an yi rukuyi an dago sai a daga hannu ayi ta roƙon Allah ko annoba ko mutuwa ta yawaita ko gobara ko masifa ko irin wannan hali da ake ciki na matsi hauhawa farashi abu yaki yau wani yake ga mu wai dala har ta kai 1800 ana ta magana abu yaki malam ya kamata musulmi mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah fa mu tuba ko dai wani abun Allah yake nufin mu da shi mun Allah mun tuba ka yafe mana to kaga irin wannan gaskiya masifar dawowan farashi da ba a taba yi ba a tarihi a Najeriya ba a taba yi ba naji wani masani yana yin tahlili yana analysis yana fitarwa yana cewa ba a taba hauhawar farashi a dan gajeren lokaci a abin nan ba duk abin da baka siye shi yau ba to gobe ba shi bane ba gaskiya to kanga irin wannan masifa ce da ya kamata a fara alqunuti a cikin masallatai saboda abin fa zai zo ya kure mu gaba daya kuma muna kira ga gwamnati wallahi ku yi kokari ku dakatar da wannan abun dan baya zuwa da alkhairi duk kasar da kuka ji ta rikice da yaki to in kun duba a tarihi ana samu irin wannan duk kasashen mu da aka yi da muka sani na kusa da mu da na nesa da mu ana samu waɗannan matsaloli kuma alama ne na karyewar ƙasa yanzu kai shugaban ƙasa mai girma shugaban ƙasa mai girma wannan Bola Ahmed Tinubu zaka yadda Najeriya ta karye a hannunka alƙawarin da kai da yawa wa 'yan Najeriya da yawon campaign da kai ta yi da yawa mai girma shugaban ƙasa ban sani ba ko ba a gaya maka halin da ake ciki ba baka sani ba yanzu zaka yadda Najeriya ta yi kuka a hannunka mai girma shugaban ƙasa yanzu ku 'yan siyasa wanda da ku Allah ya ba ku kuka ci gwamnatin nan yanzu haka za ku bari ƙasar nan ta durkushe a hannunku ana ta kuka ana ta ihu ana akula mun san kuna iya kokarin da kuke amma kokarin naku har yanzu bai kai ba fa abun nan fa ya balle fa abu fa ci gaba yake ta yi kullum fa ku nemi shawaran masana akwai manyan mutane masana da suka san ya za a dawo da economy na ƙasa ko da yake wani ya ce akwai wasu sababban da ku kun fi kowa sani ba za ku gaya mutane ba to amma dai Allah shine shaida muna ta addu'a Allah karka durkusar da Najeriya ya Allah karka jarabi Najeriya da yunwa ya Allah kada ka jarabi Najeriya da masifar hauhawar farashi Allah ba za mu iya yi ba Allah gare ka muka koma Allah ka sa shi wa gabanin mu su yi tunani su farka daga wannan baccin da suke yi ya Allah kokarin da suke Allah ka dada ninka musu ka sa su farga ina gwamnoni ina sarakuna ina manya-manyan shugabanni a cikin wannan kasa ina tsofaffin shugabannin kasa haka za ku bar kasar nan sai ta tsuguna gaba daya sai an kama gudun hijira sai an kama fadace-fadace da yake-yake duk inda fa talauci ya tunkaro mutane da tsada in mutun ya wayi gari fa ba zai samu abin da zai ci ba fa to zai fatsare hanya ne ai ta kashe-kashe to wannan abun muke gudu Najeriya fa in rikici ya balle a cikin ta fa ba za a ji dadi ba duk Afirka gaba ɗaya ne zai kama abin don Allah kada ku bari kasar nan ta durkushe amma wannan harkar hauhawan farashin ya ma wuce hankali da tunani gaba ɗaya ya wuce hankali ya wuce tunani kuma ina kira ga malamai iyayen ƙasa jagorori da Allah ya sanar da ku Allah ya kamata su ma malamai su farka daga baccin da ake dai ya kamata fa a dawo hayyaci fa ya kamata a bawa kasar nan alƙibla da ya kamata ta bi gaskiya ya kamata a bata alƙibla ya kamata a fadakar da shugabannin nan ya kamata a kira su fa a tattauna a gaya musu gaskiya muna fa son kasar nan tamu ba ma son mu samu matsala in Najeriya ta samu matsala ina za mu tafi ne Kamaru Chadi Ghana ina za mu tafi Niger ka gaya mu in Najeriya ta ninki mai ta rikice Allah ya kiyaye yunwa ta kore mu muka rasa ina ku gaya mun inda zamu je mu nemo abinci mu fa muce mu fa Najeriya ita ce uwa fa ba da mama muna kira ga shugaban kasa muna kira ga sanatoci muna kira ga yan majalisu muna kira ga gwamnoni da tsofaffin shugabannin kasa da manya-manyan kasa sarakuna da dattawan kasa da malaman addini ya kamata ku yi kira a zauna ko da akwai wani abin da mu ba mu sani ba ku yi wa ƴan ƙasa bayani talaka yana buƙatar ma a fito shugaban ƙasa ya fito ya musu bayani ma ya ba su hakuri ma a wannan abin da yake faruwa abu kaza da abu kaza ne ya jawo amma muna kokari mu shawo kan abin a gaya wa talaka wata kalma mai dadi amma an kyale komai ya balle kowa yana abin da iga dama a cikin ƙasa masu farashi suna ta daga farashi kamfanoni suna ta azabtar da ƴan kasuwa ma wasu marasa tsoron Allah suna ta shaddadawa suna ta tsanantawa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to irin wannan masifa idan ta sauka idan an yi kunuti ba ai laifi ba dan shi ma wannan nazila ne ya Allah ka yaye mana wannan masifa Allah ka takaita mana Allah ka sa su ji fadakarwar da ake musu
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce su biyu ne a wajen mijinsu sai suka samu matsala da daya. To sai ya dawo gidan dayar ita wacce ta rubuto wannan tambayar kenan. Ta ga kwana biyu ba shi da niyyar tafiya. Sai ita ce masa bayya ya ake ciki ne haka. sai ya ce mata ai ya jiye wa dayar. Ita ma fa idan ta takura masa wallahi zai bar gidan. Shine take tambaya mai hukuncin haka
to na farko dai ya halatta namiji yayi matarsa yaji dan ya ladabtar da ita kamar yadda annabi yayi wa matarsa yaji wata guda amma kar ya wuce wata guda amma shi yajin da yayi ya koma wani guri ne ya zaman sa ya rabu da kowa ma sai da ya share wata guda baya kula kowa da haka kai ma an kana da turaka kana da dakin ka aka maka ba daidai ba tattara kayanka da kayan shayinka da dan biredinka da safe in ka fita ka sayo ka zauna a ɗakinka kar wanda ya zo ka gama zage-zagenka a cikin ɗakinka kana zaune in an zo ka kora me yasa za ka yi wannan dan ka ladabtar da su su gyara mummunan laifin da suka yi da ka ke yar uwa miji ya halatta ya yi wa matarsa yaji amma bai kamata ya fita ya bar gidan gabaki ɗaya ba manzo Allah ce wala tahjur illa fil bait idan zaka kaurace matarka kaga ya halatta ka kaurace kenan amma ka kaurace mata a gidan to yanzu ita waccan matan da ifito ya baro gidanta kwata-kwata to laifin da yayi barin kwana a gidan gaba ɗaya saboda wani abu zai iya zuwa mata da daddare mata ta danci ko rashin lafiya ko ciwo to sai ya zaman sa a gidan amma ya kaurace mu'amala da ita to yafi ciwo amma matsalan wannan da ka daina zuwa gidan dole wata ran maza ka dawo ko daukan kayan ka ma zai dawo da kai to ban ga dalilin da mutum da gidansa zai ki kwana a gidansa ba to amma shi wannan dan uwa yana da uzuri tunda yana da wani gidan sai je yake kwana a wancan gidan to da ya kamata ya kwana a can din amma ya kaurace mata a mu'amala shine hijirar da ta halatta a shari'a to ki sa hijira biyu kenan so ki lallaba shi ki sa ya kira malamai ya tambaye su yaya ake yi ku matsalar ku mata in mazan ku suka kaucewa hanya galiban to me kun ku hada su da malamai sai ki ce mai gida da Allah kamin izini zan kira malam wani ai kuna da lambobin malamai kuna musu fatawa yanzu ko wannan duba fatawoyin mata bane ba suke tuturuwa sai ku hada su da malamai in malamin jinki bai da alaka da malami hada alakarsa da malami sai a kira a ce akramu kallahu da Allah idan mace ta yi wa miji kaza kaza in yana so zai ladabtar da ita me ya kamata ya kaurace mata ya ake kaurace a musulunci har yanda miji zai kaurace wa matarsa duk an yi bayani so anan ina so nuna miki miji yana da dama ya kaurace wa matarsa idan ta masa laifi ba laifi bane to amma ya kamata ya kaurace mata a cikin gidanta ya je kwana a gidan amma ya ki mu'amala da ita ke ma yazo ɗakin ki ya kwana to ina masa uzuri mai gidanki bai da ilimi ne bai sani ba da haka yace ke ma zai iya lallaba ya fita ya bar gidan to kar ki bari ai asara biyu ki masa bayani ko ki hada shi da wani malami ya masa bayani wallahi alam
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba ta ce ta yi family planning watan tazar haihuwa saboda tana samun matsala ta ce wajen haihuwa to shine jini kuma yake zuwa mata sai ya wuce kwanakin al'adarta shine ta ce ai mata bayani ya za ta yi wajen sallah ga kuma azumi yana zuwa
babu damuwa daman mun sha gaya muku cewa yawan planning din nan da kuke yi yana da illa wajen canja muku al'ada abu na biyu da yake canja mata al'ada ciye-ciye shan kayan zaƙin nan na zamani chocolates din nan da kayan da ake ci basu gama gasuwa ba su wani boga-boga su wani waye ko da yake barin karin kashe musu kasuwa su zo su kai ni ƙara su ce malamin nan ya hana sai kayan mu wannan kayan gashe-gashen na titi da ake ta yi na abin nan kayan zamani da waye da sauransu yana da tasiri wajen gayyara wa mace yanayinta ta yi ta kumbura haka kawai tana ta zubar da jini tana ganin jikinta yana kyau amma kuma internally yana mata illa da kuma shaye-shayen kwayoyi da magunguna da ake yi wasu suna shan wasu magunguna da ya kara musu haske da kiba wasu suna sa ya rage musu kiba to wannan duk yana da tasiri wajen wargaza al'adar mace da haka tunda kika sha wannan kwayoyi ko kika yi mu'amala da wannan abubuwan to dole sai kin shirya ki girba abin da kika yi galiban malam al'adar mace ba ta zuwa ta wargaje sai da wani sababi sai an tsokalo ta to yanzu ya zaki abinda zaki sai ki kula da al'adar ki ta da daiman kina kwana 7-7 to sai ki rike kwana 7 dinki da zarar kwana 7 dinnan sun kare sai ki cigaba da sallah ki cigaba da mu'amala shikenan ko azumin ramadan ya zo ma baki da damuwa wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita ce wacce ta rubuto tambaya ta ce su uku ne a wajen mijin su yana tafiya 1 kilometer 100 ta ce mijin yake dayar take
ne kilometer 100
yauwa to ta ce
wannan miji mai imani ba
to ta ce su fa baya karashe musu kwanakin su kawai ko kawai duk sanda ya niyyar tafiya kawai tafiya yake can sannan ita in kwananta ya zagayo still sannan ya kara tafiya can to shine ta ce a musu bayani in dai halal ne abin da yake kawai su kyale shi in kuma ba wannan bane to
a'a ba halal bane ai yanzu na fahimci jawabin dadin ba ku yi bayani bane ba halal bane tunda ya yadda kansa zai rabon kwana to ya kamata ya ba ku hakkin ku sannan ya je ba ta hakkin ta da haka abin da yake ba daidai bane shi ma a nemi malamai a kira su a waya su yi masa sharhi su yi masa bayani wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ya halatta namijin da baya biya wa matarsa bukatar aure kuma ya sake kara aure
gaskiya bazan iya bada ansa kai tsaye ba saboda halin ku mata bai da kyau wasu daga cikin ku yanzu kaga abin da zaka fahimta a matakin farko baya biya matakin aure kuma zai karo aure to amma ya kamata mu gane me yasa baya biya matakin auren wataƙila daga gare ta ne wataƙila ko baki da lafiya dan haka ba zai iya zuwa ya biya bukatarsa akan ki ba ko kuma kazama ce ke ko kuma kina da kazamin hali akwai macen da mai tsafta ne a jiki amma halinta mugun hali mallan idan mace ta zama tana da mugun hali sai mutun shekara biyu bai sha'awar ta ba abinda mata suke gane ba suka kasa ganewa kenan wallahi in ya zama halin ki bai da kyau wallahi namiji zai shekara uku ya tunanin ki ma bai zai ba saboda kawai da ya tuno ki bala'i zai tuno to wani lokacin mazajen dole ai musu uzuri in sun kaurace wa matarsu duk da cewa sun shiga haƙƙi na shari'a bai kamata a goyi bayan su ba amma za a ba su uzuri saboda matan su gyara halin su yanzu ba mu mamaki ke ne kika je kika kulla wata tsiyar ya gaji da jinkiri ya ga ba za ki gyara ba ya nemi alternative ya nemi solution shine me ya je ya ƙara wani aure dan haka idan har halinki ne ko matsala ce daga gare ki ko larura ce daga gare ki to maji ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya mana kunci a cikin addini ba bayan da za a yi zo ya zauna yana takura ba kiya biya masa bukatar sa kuma a ce bai zai ƙara aure bai halatta ya ƙara aure idan kuma bai da lafiya ne to kai tsaye tunda ba shi da lafiya sai a ce je neman magani yanzu wajibin sa anan shine ije in nemi magani ba wai ije ya ƙara aure ba kenan bai halatta ba tunda ai asalin ma daga cikin sharadin yin aure ya zama miji yana da lafiya mata ma tana da lafiya to tunda bai da lafiya bai iya gamsar da iyalinsa da suke cikin gida a yanzu ba me ya kai shi naje ya dado wa kansa wani laifi ya je ya auro wata bai halatta ba bai halatta ba tunda bai da lafiya sai ya je in nemi magani kuma kar ku bar shi ya ƙara ku neme shi ya taimaka ya nemi lafiya ko kuma yana cikin talauci yana cikin matsi baya iya daukan nauyin iyalin shi baya iya biyan kudin makarantar yaya baya iya biyan kudin haya baya iya ba ku abinci sau uku ku ci ko sau biyu ma ku ci baya iya kula da lafiyar ku baya iya yana cikin wannan yanayi kuma wai sai a ce wai ga wata yar gidan kawunsa wai an kawo masa wai ya aura ya je kama make da cin bashi ya zo ya shiga cikin wala yanzu yau din nan sai da wani yaro ya kawo mun kukan baban su yace wallahi malam iyaye sai dai hakuri me ya faru yace wallahi baban mu malam baya iya take responsibilities din mu mu din nan baya iya daukan nauyin mu kannan mu baya iya kula da mu da su mu muke kula da su gidansa baya iya ciyar da su matansa baya iya musu sutura amma wai mutumin nan wai ya je yayi aure har ya ƙara wani gida irin wannan tunanin shine malam Bahaushe yake da shi wanda wannan aure bai halatta gare shi ba gaskiya me ye dalili saboda akwai cutarwa la darar wala dirar babu cutarwa kaka cuto wani kar kuma a cutar da kai da haka maganar ƙara aure din nan ba wai kawai mutum zai je tinkari ƙara aure bane iyalinka suna cikin kunci iyalinka suna cikin matsi iyalinka suna cikin bukata ƴaƴanka suna cikin matsi gidanka a cikin matsi bayalwa ƴaƴanka ba sa iya zuwa makaranta iyalinka ba sa iya zuwa asibiti suturar arziki babu abubuwa duk sun kewaye ka wai sai mutum kawai wai sai ya je ya san yadda zai je ƙaro aure wahala kan wahala dulumatun ba'dha fawqa ba'd wannan ba daidai bane kuskure ne kuma irin wannan aure bai halatta ba me yasa bai halatta ba saboda ai damun shi aure a ka'ida a shari'a dole a samu me wato irin mu'anuz zawaj iya daukan nauyi na aure manistata aminkumul ba'a alba'a shine mu'anatu zawaj haka malamai suka fassara hadisin Imam Tirmidhi manistata aminkumul ba'ata kai yanzu baka da ba'a baka iya biyan kudin haya baka iya biyan kudin asibiti baka iya daukan nauyi makarantar yayanka baka iya cin a baka iya bada abinci a gidanka kawai shikenan wai ya ga wata bazawara sakin wawa bari ya je dauko ta ya ƙara mata nauyi ita kuma da yake wawuya ne ba ta da wayo sai ta zo tana murna za ta ƙara aure ki aje ki ci uban wahala da kafarki ma za ki gudu ya kamata malamai su yi tsinka bayani sosai akan matsalar masu rikicin karo aure din nan suna cutar da matan gidajen su wallahi Allah gyara mana halin mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace tana da karamin goyo dan karamin goyo tace kuma tana da ulcer amma dai tana iya yin azumi matsalar ta kadai wajen shayarwa bai idan aka dauki azumi wannan ruwan nonon baya zuwa sosai kuma yaron bai fara cin abinci ba shine tace za ta iya ajiye azumin
za ta iya ajewa ta shayar da yaro sai yayi kwari sai ta rama azumin ta ya halatta macen da take ciki ko take shayarwa ta gaba za ta iya za ta galabaita ko dan zai galabaita ta ajiye azumi amma ta rama ba wai ta ciyar ba ta rama wallahi alam
wallahi saka da alkhairi wannan take cewa mutun ne ya rasu to amma yaran su sun ki a raba wani bangare na dukiyar sa tace kamar gida gida ne haka wai kowa ya zo ya amfana to tace wasu suna cikin gidan amma su da ba sa zauna a gidan kamar ina ga ita da aurenta to ya al'amarin yake
gaskiya ba daidai bane mutun ya mutu ba daidai bane mutun ya mutu wai a ce ba aje wani gida wai wannan wai na family ne a ki a raba shi ba daidai bane sai dai in da yaddar magadan gaba daya idan ko ba haka ba to a fitar da wanda yake waje a sa kudi a sallame shi wanda suka yadda za a mayar da gidan family kowa ya amfana din to su sai su bada kasan su daka idan mamaci ya mutu abinda yake a shari'a jam'ut tarika a hada duk abinda ya bari sannan a biya bashi shine matakin farko ba a raba bashi ba a raba gado dan uwa ba a raba gado ba a raba gadon mamaci ina maimaitawa ba a raba gadon mamaci sai an gama biya masa bashi idan har ta kama bashin da mamaci ya ci yastagriqu jami'ut tarika zai cinye duka abinda shi mamacin ne ya mutu ya bari to abinda yake akan ku ku biya wa mamacin ku bashi ba ku da gado sannan kuma maganan ware wani gida a ce shi ba za a raba shi ba wai na family ne to wani a Canada yake kuma yana da rabon gadon sa wani a Australia yake wata tana aure a Niger wata ta tafi Togo ta tafi Ghana wannan gidan da kuka bar shi a matsayin family wata kila har ta mutu ma ba za ta dawo ba daman uwar da uban ne suka ajiye ta to ta daina zuwa kuma yanzu shi yanzu wannan gidan aka bari aka ce na family to har zuwa yaushe daga ƙarshe abin da yake faruwa wani ne yake zuwa kawai sai ya karbe gidan wani yake zuwa sai ya zo ya kwace gidan ya karbe gidan shikenan kawai sauran duk sun mutu amma ya halatta ku yi haka idan har gaba ɗaya magada sun yadda ya halatta idan wasu magada suka ce ba su yadda ba to ayi lissafin kasan su a nemi kuɗi a biya su yanzu kamar wannan tace tana gidan aure ko tana wata ƙasa ko tana wani abu amma ita bata ji dadin wannan abin da aka kirba ba wannan ba daidai bane kuskure ne in ko da gangan aka ya zama zalunci da aka ki matsanta ki ce a raba gida a baki kasanki idan kuma ana so a ci gaba da zaman gida to a baki kasanki a matsayin kuɗi wallahi alam
Allah saka da alkhairi wannan take cewa akwai wani abu da ake cirewa jarirai mata a gaban su idan an haife su a wajen wanzamai shine take cewa dan Allah menene hukuncin hakan a maharangar addini
idan kaciya ce ta mata wannan ya halatta kaciya amma malamai suna bayani akan kaciyar jaiz ne za a iya yi amma dole a samu ƙwararru wanda suka iya su wanda bai iya ba ko ne wanzami za a bari yana sa aska a gaban yarinya mace ba akwai hadari kwarai da gaske dole a nemi wanda ya iya dole a nemi wanda ya iya ko a zamanin sahabbai ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama duk inda ake yin kaciyar nan to ana neman ƙwararru ko a cikin mata ko amna idan ku ba wannan bane to gaskiya ban sani ba ban san me ake cirewa ba gaskiya in kuma kaciya ne to wannan babu laifi za a iya yi amma wanda aka san ƙwararru ne shi ma kuma sai in mutum yana da ra'ayi sai yayi in ba da ra'ayi ba sai yayi wallahi alam
wallahi saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne yake da wata budurwa tsohuwar budurwarsa da suka yi soyayya amma bai aure ta ba to da tai aure inda ta auren ba hali bayan ta haihu shine take neman taimako a wajen mijin so ya ci gaba da yana taimaka mata tun tana gode masa wai har soyayya ta zo ta shiga tsakanin su shine har yarinyar dai a ƙarshe ta kashe aurenta yanzu ta zo tana so ta aure shi to ita kuma ta ce wallahi ba isa ba tunda wai bare ya aure mata ko uku ne ma zai aura amma banda waccan tunda ya kuntatawa matar tashi saboda dalilin waccan har matsala suka samu ma iyaye suka yi sulhu to shine take neman shawara
to daman ba ni sunan shi daman duk inda ka ji matar aure tana zuwa neman taimako wajen wani shi kansa mijin su ne mijin duk wanda ibar matarsa tana da aure tana zuwa wurin wani iya taimakonta kana raye baka mutu ba wato ba su irin ka idan neman taimakon za a kai ka je ka nemo ka karbo amma mutum ya bar matar aure tana neman taimako a wajen wani namiji ko mai aure ko mara aure akwai hadari a ciki ba kuma cewa ne haramun ne a taimaka mata ba idan an ba hanyar da ta dace a shari'a da iya taimaka mata idan babu fitina to daman yawanci irin wannan cases din sun faru karshe sai wannan mutumin ya aure ta sai ta mata bala'in rauni ne su shawara da nake ba wa mazaje billahi alazimu duk wanda ya kuskura ya bari nauyin gidansa matarsa ta dauki nauyin gidansa ta dora wani to komai zai iya faruwa zai iya neman ƴaƴanka shi mai wannan abun in dai ba akwai wata dangantaka ko da tsoron Allah mai karfi ba ko kuma ni ƴanwantaka mai karfi ba amma kawai wai makoci ko aboki kawai ya faru da yawa wani yana bawa iyali na taimako daga baya kuma yazo yana neman ta yana bawa iyalan taimako yazo yana neman yar gidan da lalata to shi dai wanda yayi wannan kuskuren shi ya kashe aurensa da kansa abu na biyu baiwar Allah ke kuma da mijinki ne aka yi wannan abun ya kuntata miki ya taimake wata watakila daman da manufa yake yi ya taimake ta ya takaso auren to baki da yanci a shari'a ke ce wai ba a isa ya aure ba ina gaya muku wannan mata kuna shiga gonar shari ba shiga sharo ba shanu kuna wuce gona da iri yaya mace za ta zo ta ce wai ba a isa ba ko da ke ban sani ba fa injiniya ko ta isa din ne a gidanta watakila ka san akwai isassu akwai wanda in ta latsa ta ga ta ce ba a isa ba kuma ba a isa ba na sani wallahi ban kore ba yawwa akwai wanda in ta ce ba a isa din ba a isa ba to in kina ga kin isa din ki ce ba a isa ba saboda zaluntar ki da aka yi ya je ya auro dai a wani guri ba wannan ba to kin ga zaki iya yi tunda kina da wani dalili na cewa an ci hakkinki an zalunce ki amma da kin yi hakuri da ce ni ko kuma gaskiya wannan ma a hakikanin gaskiya akwai cin fuska a ciki akwai rashin asalin auren ma an neme shi ne ta hanyar haramun shi yasa na fi karkata akan ra'ayin matan nan saboda me an yi nema ne a cikin aure ya bada taimako ya nemi matar wani ya sa ta kashe auren kuma ya zo ya aure ta da haka nan kin taimake shi ne akan shedan in kika hana shi mata ku ji tsoron Allah maza kuma ku kula da matanku yanzu dai kaga wannan ya nuna rashin daukan nauyin iyali yakan sa auren ka ma yaje ya mutu wani yaje aure maka mata Allah kiyaye
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace mijinta yana da hali daidai misali tace amma wallahi abinci da sutura sai ransu ya baci tace kullun sai da rana ma ake siyo abincin rana sai da rana tsaka tace ga yara bakwai a gabanta shine take cewa za ta iya neman hakkinta a kotu ta gaji iyaye sun yi fadin yaki canza waliyansa sun yi yaki canza
a guje kuwa in kin yi hakuri kin yi yaki ya gyara kuma iyaye sun yi magana to ala tul zaki iya neman hakkinki a kotu ya sauke miki amma fa na sha fada duk matar da take da 1 2 3 4 5 a gidan miji kafin ta kashe aurenta ta tsaya ta yi karatu na hakika ta yi karatun ta nutsu aure yanzu ƴan mata ma wallahi ne ma suke haka wayo da jimbin goshi maza suna tsada ƴar uwa aure yana da wahala samun mijin aure akwai wahala to in kina da hanyar da zake bubbuga ƴaƴa bakwai din nan tunda mijinki kan ya gaza ya kare ko shedanci ya masa yawa bai daukan nauyi in kina da hanyar da zake ci gaba da kulawa da su wata sana'a wani dan aiki da kike yi kije ki tai ki zama auren ki ni shawara ta kenan zaki zo ki kashe auren ki rasa inda zake da ƴaƴan kina raye ma bai iya kulawa da ƴaƴanki ba to bayan kin fita kin bar gidan kuma a zo a auro miki wacce za ta asaftar da ƴaƴan kuma ki nemi ki koma gidan kuma bai da halin da zai mai da ke ko kuma ba zai mai da ke ba ki je ki aure a wani gidan tunanin ƴaƴanki bakwai da kika bari a wani gida ba zai bar ki ji dadin zaman auren ba to amma in kin auna kin ga ke zaki iya rike ƴaƴanki bayan kin kashe aure ko kuma kina ga yadda akwai yadda yaran ki za su rayu babu tozartuwa to ni anan ina baki shawara ki kashe auren saboda baya iya kulawa da auren ya rusa sharadin aure zaki iya kashe aure da sharadin ba zaki tozarta ba ƴaƴanki ba za su tozarta ba to amma ba a ce ki zauna cikin azabtuwa cikin bala'i ba tunda babu ci ba sha ba kulawa amma dai ki auna ki gani kowa ya san dakin sa inda yake masa yoyo wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa mutumin da yake bin sallar jumi'i ya iso sai ya rasa kiliman yana ruku'u to sai mutumin yayi kabbara ya bi liman to wai wannan kabbarar da yayi ta harama ce ko kuma ta ruku'u ana so a ƙarin bayani
ta kabbara harama ne kabbara farko da mutum zai yi eh mutane suna kuskure in mutum ya zo ya tarar da liman yayi ruku'i har sai yawanci mutane suke Allahu akbar sai su ce kuskure ne wannan kuskure ne ya bar kabbara kenan wanda tana da muhimmanci yayi kabbara ba ramu ce ya bar ta haramar ba yayi ta amma ya bai yi kabbara ta biyun ba ya kamata Allahu akbar ai ta harama ita ce ta farko Allahu akbar ta biyu tunda ai bai zai yi kabbara ta biyu bai harama ba ai to kuskure ne ba daidai bane za a dauke ta a matsayin kabbara harama ne wallahi alam
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba ta ce ana bin ta azumi bakwai na shekara biyu sakamakon haihuwa da kuma rashin lafiya to ga wannan kuma azumin ya da suke ta shi ma tana da tsohon ciki to wai ya makomar ramuwar ta za ta iya ciyarwa ne ko kuma dole sai ta jira ta rama
ya zaki jira ne in kin zo rama waɗannan sai ki rama su gaba daya zaki jira in kin samu lafiya sai ki rama azumi babu ciyarwa na'am
wannan mata ce mijinta yana da hali to amma baya soke haƙƙin da ke kansa kuma ta ce yana da shi manyansa sun zauna yaƙi ta ce tana cutuwa sosai take cewa za ta iya neman ya sauƙaƙe mata
ƙwarai kuwa duk matar da ta ga akwai cuta a zamanta na aure na faɗa ina maimaitawa in kin auna kin ga zaman naki na gida kina da sa'ida ba za ki je ki ɗora iyayenki wani sabon nauyi ba kuma kina ga za ki samu ki auru ba za ki dawo kina ta buge-bugen waya kina cewa dan Allah mai gida na yi kuskure ka dawo da ni ba lalle akwai cutarwa lalle ya halatta ki nemi saki to amma akwai wata cutar wanda gwanda ka hakura da ita ka ci gaba da maleji ko Allah zai gyara in ya so daga baya ka samu sa'idar dan haka ya halatta ki nemi saki amma in kin auna kin ga rabuwa da shi din shi yafi miki alkhairi kuma ba za ki cutu ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah wannan watan na Sha'aban azumi kamar daga nawa ya kamata mutum ya yi idan Allah ya ba sa iko
ana so a yawaita yin azumi a cikin wannan wata na Sha'aban kamar yadda aka rawaito na Aisha tana yi sahabbai ma suna yi sai dai malaman fiqh suna cewa ana gudun jahilai kar su kai karshen watan suna yi dan kar a riskar da shi ga Ramadan wasu ma da masu ilimi ba kasu ce duka Ramadan ne ga baki daya wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai dan Allah ai bayanin yadda ake wankan gawa da hadata ta mata sannan tace tambayar ta tabiya mace take ziyarar makabarta
ita wankan gawa da ta mata da na maza da mata duk ɗaya ne ai za a wanke su ne abinda ake za a nemi ruwa mai tsafta da wuri mai tsafta a shimfiɗe gawar a yi mata alwala kai dan bambancin na mata wata kila akwai gashi akan su ko kitso za iya kwance kitsan amma ku gane duk lokacin da mutum ya mutu kuka cire mai gashi ko farce ku mayar masa jikin sa a tattara masa gashin sa a maida mai kai a ciro wani abun da yake na macece ne a aje shi a waje a hada mai tabu da shi to kamar yanzu bambancin wankin gawon mace da namiji idan tana da kitso a tuttuke za iya kwakkwance kitsan saboda a samu a wanke kitsan daga dattin da yake cikin sa yanda ake wankan shi ne za a kwantar da mutum da yi masa alwala bi daidai na farko za a fara yin tsarki wannan da namiji da mace daidai ne sai masa alwala a wanke gababbin alwala daidai a sannan kuma sai a zo a wanke kai a sa sabulu a wanke kai sau uku sai a raba jikin gida biyu a wanke bangaren dama daga sama har ƙasa a wanke bangaren hagun daga sama har ƙasa a yi da sabulu ya zo a nasi a sa sabulu sai a zo a ɗauraye sai a zo a ƙara ana yi ko sau ɗaya ko sau uku ko sau biyar ko sau bakwai waje anna fil akhirati kafuran da za a wanke yar annabi Zainab ya ce idan kun zo na ƙarshen sai ku sa kafur ai an san kafur ko to ko kafur ko turare ya halatta a fesa turare a ruwan ɗauraye mamaci na ƙarshe kuma ya halatta a saba shi da sabulu a wanke shi sosai duk wurin da yake da dauda a wanke a diddirza shi sosai ya wanku sannan a sa turare wannan turaren ba zai bata ruwan ba a ko a sa kafur a ciki da magariya duk ana sawa a ruwan dauraya ake sawa a shi amfani da magariya wasu na cewa yana taimaka wajen rike jikin mamacin ya hana shi rubewa da wuri da kuma jikin ya zauna da wuri kafin nan Allah ya masa abin da zai masa na rididdigewa sai mai rididdigewa ne Allah ya mana afuwa sannan idan an yi wannan sai a dauko likafani ba wahala kala guda uku ne kawai likafani na mutum za a samu yadi sai a yi matsayin zani guda daya kamar zani kamar shine wando wanda za a daura mai daga cibiya amma yayi tsawo shi wannan zanin da za a yi da namiji da mace duk ɗaya ne amma yayi tsawo sai ya rufe kafan shi sai kuma na biyu irin wannan zanin da aka daura mai a matsayin zani sai a yanka shi irinsa to sai a maida shi riga sai a nada shi gida biyu sai a yanka wuya kawai idan an sa sai a zuro shi to zai rufe tumbinsa zai rufe gadon bayansa an gane wannan to sai na uku to shi lifafa kenan katon likafanin to shi kuma dogo ne za a yi shi mai fadi mai tsawo wanda zai rufo tun daga kasansa har zuwa ƙarshen kansa to an daura mai zani an saka masa riga to hannun mamacin haka sai a dora masa shi akan cibiya mamaci sai a dora hannunsa akan cibiya haka ko kuma a sa shi a gefe da gefensa haka to sai a an sa masa wannan zani mai kama wando kenan an rufe shi an hade kafafuwansa an daidaita su haka hannayensa an mike su kansa yana tsaye yana kallon sama sannan sai a dauko wannan tunda an sa mai zani an sa mai riga to sai a dauko babban mayafin babban dama za a dauke shi ne dungurungum sai a dora shi a tsakiyar wannan babban to sai a dauko babban bangaren damansa sai a nado shi ko bangaren hagu a tattaro yadin tun daga kafarsa har zuwa kai sai a nado shi gaba daya in ya shiga har ya zo nan bangarensa sai a dauko dai bangaren daman ana so ya fadi sai a dada nado shi haka to za ku ga wannan lifafan dogon kenan wato wanda ake lafaya ake laffa shi ake nade shi gaba daya to ya nade mamacin gabaki dinsa to sai a sa ƙarshen sai a murde shi ƙarshen haka a nade sai a daure can ma wajen kafan sai a murde sai a daure idan an ga dama a jikin likafanin za a iya yankan zare a farke haka ƙarshen zanin likafanin babban sai in an nade shi sai a bi a nade shine za ga mamaci kamar an tamke shi an daure amma shi wannan ba a binne shi a haka idan an zo za a binne shi sai a kwance duk wani dauri da aka yi mai za a sassauta daurin da aka yi wa kan za a sassauta dauri da aka yi wa kafa to wannan likafani guda uku shi ake wa namiji to amma in mace ce malaman fiqh suka ce ana ƙara mata ai mata guda biyar an gane ko yawa ana ƙara mata ai mata guda biyar saboda astar wannan biyar din yafi ugunta nan haka sai a dada daurawa cinyanta sai a dada daurawa saboda yawanci mata suna da girman ainihin wato cinyoyi da ainihin wato mazaunan su to sai a daure shi anan ko kuma a sa mata shi a matsayin hijabi na biyar din sai a lullube kan an gane ko saboda mace ce haka malamin fiqh suka faɗa Allah ya musu rahama kuma idan an yi guda ukun ma gaba ɗaya aka nade su wannan yayi babu laifi wallahu ta'ala a'lam sai kuma magana akan ziyarar makabarta eh mace ya halatta da ta ziyarci makabarta amma ba kullun ba ɗaya daga cikin matan annabi ne ko ɗaya daga cikin mata ne take cewa an umarce mu da mu ziyarci makabarta amma walam yu'zam alaina ba a tsananta aka ce dole ya zama dole ba amma mace ya kamata ta je wata ran mai gida ya dauki iyalinsa a mota da yamma ya kai su je makabarta su ga kabari su tsorita su firgita musamman akwai mai zazzafan kishi a cikin su a ce to hajiya fa in baki daina abin da ke ba ga inda za a kawo ki za ta dan gigita kadan wannan abu ne mai kyau amma ba kullun ba yadda namiji yake zuwa ko da yake shi ma namijin ba kullun yake zuwa ba abinda ake nufi da kullun kar a yawaita zuwa inda ya mata ne wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ya matsayin addu'ar da ake kafin a fara alwala da kuma an gama alwala idan an yi alwalar a cikin bandaki
ana yi ne a cikin zuciya bismillahi manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam hadisi hasan duk wanda yayi alwala bai bismillah ba bai da alwala asalin hadisin da'ifi ne amma hanyoyin sa da yawa an hada suna zaman tuwa sun kamar da a cikin littafin kashful makhbu daka addu'ar alwala mun za a fara bismillah in a bandaki ne a cikin zuciya za a yi sai an gama kuma Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin mutum zai daga kansa sama ya karanta duka ana yi amma a cikin zuciya tunda ban dakin guri ne wanda yake mai kazanta idan kuma ban daki ne na zamani wanda babu najisa a ciki kwata-kwata za a iya yi a wurin wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan tace dan Allah a ja hankalin mata akan shirka wallahi suna ta fadawa kamar yadda ta fada tace a nuna musu hadarinta
to yawanci daman Allah shine shaida muna fada mutane ku rinka kai matan ku islamiya ana karantar da su tauhidi duk matar da ba ta tauhidi babu mamaki dan ta ji ta shirka suna bin bokaye ana sa su shirka saban Allah saboda kuma duk neman wannan auren ko kuma auren da ƴaƴan su insha Allah idan mun samu lokaci wata ran zamu yi magana akan shirka da rabarabanta da kashe-kashenta da kuma hadarinta a cikin wannan al'umma amma dai Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafartawa duk wanda ya mutu yana shirka da shi to nan mutu ne amma duk zunubin da ba na shirka ba ka mutu da shi Allah zai iya yafe ma in ya ga dama dan haka hadari ne ku bar matan ku suna mu'amala da bokaye suna shirka har makabarta yanzu mata suke zuwa saboda sunan shirka Allah ya kiyaye mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ko ya ce wai wallahi yana fama da matsalar istimna'i kuma ya kasa dainawa har an saka auren ranar aurensa to amma dai gaskiya an saka ranar auren wai yayi nisa sai ƙarshen shekara kuma sun kasa ganewa ya matsu ya ce a bashi shawara ya zai ya daina kuma ya zai a fahimci wai ya matsu
akwai wani matsuwar da ta wuce kai ne za ka yi aure kai ne mai gida ka tura mun tambaya nan gurin ya za ka yi saboda Allah kai da bada sadaki kai da abin nan ba kai da ka sa lokaci ba kuma kai da kake cikin bukata ai bayani za ka yi dalla ka ce ni fa ina cikin larura ku taimaka mun kawai a auren nan ka je gobe ka gaya musu ka ce mallam ya baka fatawa a canja lokacin nan idan kuma ba su gama shiryawa ba ne to ka je ka dan ba su wani kulli ka samu miliyan biyar haka ka je ka ba su ka ce alaji aje a dan karu sawala ya kake dariya ware da gaskiya kamar yaya a mallam yanzu ba ana wahalan kashe kuɗi ba ya kamata a yi taimaka wa iyayen yaran kar ka kuskura su maka jinkiri su sa ka saban Allah ka je ka ce a kawo maka matarka da wuri in ba ka ba ka shiga cikin hadari wallahi kana ma cewa wai ka kasa dainawa ka ji shi ka ce bindiga aka sa masa aka ce yayi ka ji tsoron Allah wallahi
ta
Allah hala.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace wai azumi ake banta guda 21 ko tace da wata baiwa Allah ake bi azumi 21 kuma za ta iya ramawa wai amma bata rama ba wai sakamakon ta taba jin wani malami ya ce idan mace ta sha azumi dalilin dan ciki ko laulayi wai ba ramuwa akan ta wai kamar mai haila ce da ba ta rama sallah to ita ma wai haka tace haka ta ji malamin ya ce kamar yadda ta faɗa shine ta ce dan Allah a mata bayani ya abin yake
ai babu wani dogon bayani kai wannan ba daidai bane shirme ne ko dai baki ji malamin a daidai ba ko kuma malamin ya ji ya buga abin da ya buga kuma Allah ya shirye shi Allah ya gane da shi amma ba haka bane lalle sai kin rama akwai ramu a kanki wallahi alam
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba ita ma ta ce azumi ake binta ita ma sakamakon laulayi da sauransu dai to mijinta bai da halin da za a ciyar shine ta ce za a iya ciyarwa a gidansu
to idan waye ce ki ciyar dan kina laulayi wato kuna da matsala matan nan kawai da mace ta zo dan zazzabi da larura wai sai ta ciyar waye ce ku ciyar waye ce ku ciyar waye ce ku ciyar ramawa zaki hajiya ramawa zaki ki je ki azumi shi fa miki alheri ba magana ciyarwa kawai da mace ta langabe kawai sai ta je ta sayo kwanin gero sai ta je da ba wani talaka ramawa za ku yi wallahi alam
wallahi saka da alheri wannan suke tambaya bai wata mahaukaciya ce ta zo wajen su sai ta mutu to wai sai suke la'akari da kayan da yake jikinta wai kamar ba na musulmai bane kawai sai suka je suka rufe ta basu mata wanka da sallah ba shine kawai suka je suka binne ta shine suke tambaya wai sun yi daidai ko sun yi kuskure
to idan kun yi aiki da yaqini ne ba wani kuskuren da kuka yi in kuna da dalilan da kuka tabbatar ba musulma bace shikenan abin da kuka daidai ne amma in dai akan shakka ne to kun yi kuskure kun cuce ta kun cuci kanku ba ku yi mata wanka ba ba ku yi mata addu'a ba kawai daga ganin kayayyo matan musulmi yau nawa suke sa kaya na tsirinci inda haka ne da yawanci yan matan nan namu sai dai ba za a musu sallah ba kenan yanda suke tafiya tsirara yanzu injiniya mata nawa za a gan tsirara yanzu fa matan musulmi fa suturar da suke sa ma wallahi wani gurin gwandama a nan wannan ba dalili bane gaskiya sutura in ba haka ba yawanci yan matan nan sun mutu ba za a musu sallah ba yanzu irin matan nan yan TikTok din nan irin kazantar da suke wadannan ka ce musulmi ne baraka ce musulmi bane ai da an kani amma ma sallah ne musulmi ne ba yanda za a aika kore su daga cikin musulunci amma mabarnata ne da ka ganin wannan kar mutun ya ce ko wance kafira ce bari bari mata sallah ba Allah shiryar Allah gane ku je dai kabarin ta ku yi mata addu'a gaskiya ban ce ku tono da ba amma dai a je a yi mata addu'a in kuna da shakka in ku kuna da tabbas kafira ce shikenan wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace wai a duk sanda ya kwanta bai addu'a ba yana mafarkin wata tsohuwa tana zuwa mishi wai suna saduwa da ita shine yace a taimaka mishi da addu'a zai dinga yi
zai ga mahaukata ma ba tsohuwa ba duk wanda yake da dabi'a ya rinka kwanciya kamar jaki baya addu'a to ai kai ka ci sa amma ya tsaya maka akan tsohuwa wata ran aljanu ne za ku yi ta rikici kuna yaki da su wai ka daina yi ba kyau musulmi baya kwanciya baya addu'a ku roki Allah ku yi addu'a bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin kada mutum ya zama jifatun fil layli wa himarun bin nahar mushi da daddare jaki da rana ba addu'a ka kwanta ba addu'a me kake bara kai addu'a ba za ka kwanta ka roki Allah ba dole ka gamu da masifa duk wanda baya yin addu'a zai kwanta bacci shi yasa wani zaka ji wanda da dare kwanta yana wayyo Allah wayyo Allah wani ce ku bacci mutum banza su masa shege duka ku bacci yace ya kai ke kwanciya dan bim ne kawai kallo da kallo yake kwanciya sai dare ta ihu wayyo Allah sun zo suna dukan sa ne aljanu ne ya ce ku bar shi su masa shegen duka nan gaba ya dade kwanciya baya addu'a akwai hadari mutum ya ringa kwanciya baya roƙon Allah akwai hadari Allah ganar da mu wallahi walam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah sa su suna bara adda Allah ya shirya musu ɗan su da su kansa baki daya
Allah shirya mana ƴaƴanmu da zuri'ar mu Allah ka shirye mu kanmu ya Allah muna da laifuffuka Allah muna da laifuffuka Allah kai mana afuwa ka yafe mana na'am
mai tambaya ta gaba yace shi da mahaifiyarsa ne duk sanda ya shiga matsala sai ya je ya gaya mata saboda ta masa adda to ita kuma da hira ta yi dadi da ƴan uwanta sai ta fada musu shi kuma abin baya masa dadi to shine yake cewa nan gaba zai iya daina fada mata kawai ya shiru saboda baya son a san matsalolin shi ita kuma kawai zuwa take tarfada yace baya jin dadin abu
tunda ka samu ka hadu da uwa da bata iya rike bakinta sai ka hakura ka daina gaya mata kace hajiya ai mana addu'a me ya faru baba kace wallahi kace muna cikin yan matsaloli ne menene kace a ba komai hajiya kawai dai ai mana addu'a ba sai ka mata bayani dalla dalla ba kar ka kara gaya mata tunda baka son a yada ka a kasuwa ka mata addu'a kuma Allah ya shiryar da ita
wallahi saka da alkhairi wannan tace da surukar ta suke zaune to amma zaman ya ki dadi tace kullun a cikin fadar laifinta take da yi mata gori tace har mugun mafarki take yi tace in tai wannan mafarkin matsala ta samu tsakaninta da mijinta shine tace dan Allah a bata adda za ta dinga yi da kuma shawara tunda tana zama da surukar ta ne
to na farko sai ki nemi sulhu da ita duk wacce Allah ya jarabe ta da surka mai fitina sai ki nemi sulhu da zaman lafiya ba yanda zaki da uwar miji hajiya ki hakura kawai kiri dai ba zaki canja masa uwa ba kuma ba zaki kore ta a gida ba ba yanda zaki da ita Allah ya jarabe ki tunda kina son danta to sai kuma ki hakuri da ita da yawa daga cikin mata abinda ba sa ganewa ki yazo kina son danta kina so ki ci moriyar danta kuma ba zaki hakuri da mugun halinta ba ki nemi sulhu kawai ki sanya za ku daidaita da ita kin sa abin ne a ranki shi yasa har kike mafarki mafarki akai kar ta zama ajalinki kuma gashi har kina samun matsala so ki ci gaba da yin sadaka ki ci gaba da roƙon Allah ki ci gaba da yin hakuri duk wacce Allah ya jarabe ta da sarka sai ta yi hakuri a wannan zamani kamar yadda kuma ƴaƴan su mazajen suke hakuri da ku to kuma ku hakuri da iyayen su mata wallahi alam
wallahi saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace dan Allah ayyuwa mazaji nasiha akan yawan karin aure ba bisa ka'ida ba tace mutum yana zaman shi da matar shi lafiya kalau kawai sai ya zo ya auro sai ya zo ya karo aure to da ya karo aure kuma sai kaga an shiga matsaloli na kasa daukan nauyi kamar yadda da ake yi shine tace dan Allah ayi musu nasiha ko za su gyara
nayi bayani a cikin insha Allah in kin duba fatawar da muka bayar dazu nayi bayani sosai akan wato rashin bin ka'ida wajen ƙara aure kuma ina ga mun samu lokaci wata rana zamu kawo shawarwari da ka'idojin da ya kamata maza su kula da su kafin su ƙara aure wallahi alam amma kuma fa halin ku ba kirki bane da shi yanzu wata za ga saboda ra'ayinta ne kawai ba ta so a ƙara auren mu kuma zamu goyi bayan ki zo ki danne mutum kina cutar da shi ki hana shi ya ƙara aure ba duk wanda yake da hali yake da iko da rufin asiri ya ƙara saboda ƴan matan nan suke yawo a bakin titi zubar da su za a yi rami za a tona a binne su sai an aure su ai yawwa Allah ya mana afuwa
amin Allah ya saka da alkhairi tace wannan ita kuma dan Allah ayi wa maza nasiha akan gina matansa akan kasuwanci ko aikin yi saboda tace ba kowa ke iya daukan dawainiyar matan ba kuma maza da yawa ba sa so su ga matansu suna sana'a ko aikin yi kuma ba sa ba su support ba sa karfafa su tace dan Allah ballanta na jari tace dan Allah a ba wa maza shawara
idan mace ta zama ta kirki mai tsoron Allah kuma mai kiyaye amana ta aure wannan babu laifi in ba ta da fitina mijinta ya taimake ta ta yi kasuwanci ta nemi kuɗi ta nemi rufin asiri wannan kwarai ku da gaskiya abu ne mai kyau Nana Khadija ma ta yi kasuwa a wannan ba laifi bane ba laifi bane to amma abin da yasa wasu mazan ba sa yadda ku yi kasuwancin halin ku ne bai da kyau hajiya halin ku bai da kyau kuna da cin amana mata akwai wuce gona da iri akwai yaudara yawwa akwai wuce gona da iri akwai yaudara dan haka ni kullum abin da nake bada fatawa duk mai gidan da ya yadda da matarsa ya yadda da imanin matarsa ya yadda da kamewan matarsa ya yadda da ba za ta ci amanar sa ba to ba laifi ya bata dama ta je ta sana'a kuma asali fa ba wai abin nan mijin ke kamata ya dau nauyin ki shine asali gaskiya mijin ke kamata ya dauki nauyin ki da haka maganar ma ya baki dama ki je ki sana'a ki nemo kudin da zaki dauki nauyin gida wannan fa sai in ya ga dama ko aiki haka da sauransu asali miji zai dauki nauyin gidansa ne to amma idan da zaman lafiya idan akwai kulawa babu cin amana an yadda da hankalinki da nutsuwar ki sai ki je ki amma duk mijin da bai yadda da amana matarsa da gaskiyarsa ba da gaskiyarta ba kai ya bar ta ta je ta kama wata sana'a ya rike ta kurin a gida ya je nemo abin da za ta ci abin da za ta sha ta
okay Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce akwai wani tsari da ake da shi a asibitin da take aiki kowace mace ta zo haihuwa asibitin sai ta bada jik da detol da dai sauransu to sai ta ce idan ya taru haka irin yayi musu over kenan ana raba musu su staffs din wai a ce su wanke uniform da shi shine take tambaya wannan din da ake basu a cikin wancan halal ne ya halatta saboda wasu matan ma dan dai kai an mai da shi dole ne ba a sirran su suke bayarwa ba
to idan yana cikin charges din asibitin idan yana cikin charges din asibiti ma'ana in yana cikin abuwa na wajibi da ka'ida ne na hukumar asibiti ta sa cewa duk wanda zai haihu sai ya bada wadannan abubuwan halal ne in an karba a wajen masu haihuwa tunda daman ka'idar asibiti ne kuma halal ne tunda kayan na asibiti ne kuma su karba mu amma idan ma'aikata ne kawai saboda zaluncin su baya cikin kudin haihuwa baya cikin abin da mai asibiti ya wajabta cewa a rinka bayarwa sai kuke tilasta wa masu haihuwa sai sun kawo su kawo muku su tafi su bari ku rabe wannan haramun kuke ci haramun kike ci dan haka ke baiwar Allah ma'aikaciya ki bincika a management din asibitin shin yana cikin ka'ida duk wacce za ta haihu sai ta zo da wannan kuma na asibitin ne idan na mahai idan na in na mai haihuwan ne nata ne aka wajabta mata ta zo da shi dan ta yi amfani da shi a wurin to in ta gama amfani a bata ko digo ɗaya ne saura a bata kayanta a sa mata a cikin kayanta shi ma haramun ne in har asibitin ne ta sa masu haihuwar su kawo amma don a yi musu amfani ne da shi to kuma sai saura sai kuke ɗauke kuke rabewa kuna cin haram kuma wallahi sai kun biya a kiyama akwai asibitocin da suke ba sa tsoron Allah suna karɓan kuɗi bayan sun karɓi kuɗi kuma a lazumta masu haihuwa sai sun kawo wannan kuma wani ma ko amfani da shi ba a musu sai a zo a tafi da shi abu na uku ai ya kamata a ce asibiti idan mace za ta haihu ai ba ita za ta kawo detol ba ita za ta kawo jik ba ita za ta kawo aizal ba ya kamata yana cikin charges din abin da ta biya yanzu macin za ta haihu ita za ta baku omon da za ku wanke gurin daidai ne wannan yanzu ka zo za ka sai naman miya jinin da ya bata teburin mahauci kai za ka wanke masa kai za ka zo masa da omon da zai wanke yanzu mutum ya zo ya bude shagon aski yanzu kai da ka zo ya maka aski kai ne za ka zo da abin shara da za ka share masa gashin mutane to kasa ce malam ana tafiya babu ka'ida babu bin haƙƙin dan adam ɗan human right ɗin nan sai ka kasa gane a ina suke ga abuwa da ake cutar da mutane amma wani abun daban suke yi wannan this is the real human right that you have to fight upon it ku yaki akan shi amma ina dan haka dai ya rige ga su ma'aikata asibitin ke a matsayin ki na mai aikin asibiti ki tabbatar ki san cewar wannan haƙƙi ne na asibiti da ya wajabta masu asibitin sun sani ba laifi idan ku ba haka ba to gaskiya an zalunce ki ko an zalunce mai haihuwar kuma in kun ci wannan kun ci wuta balbal ne Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani na'am
to Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai Sheikh I have mazi problem to the extent that anytime I spoke with woman it comes out yace I want to know what to do because it's too much thank you
to wannan abin da yake cewa yana da matsalar fitar da mazi ne duk lokacin da yayi magana da mace sai ya fitar da mazi to daman mazi idan ya fito abin da yake kanka shine alwala kuma kai kokari ka kiyaye yin magana da matan tunda kana da wannan in kana da alwala to alwalaka ta kare sai ka je kai tsarki so you should try your best to avoid speaking with females or any women and you I am advising you to try to marry because this shows that you are not married
correct
da kana da aure da ba za ka zo kai wannan jarabar ba so what is compulsory on you is to repeat your ablution if you have ablution so you have totally broken your ablution so you should repeat another new ablution wannan shine hakkin Allah akan ka and you should try your best to marry try your best to get married please
na saka da alkhairi wannan mata ce family planning tayi jinin ya dauke kusan wata 8 to da ya dawo kuma kusan sati 3 bai dauke ba tace dan Allah ya zata da ibadarta da kuma wajen biya wa mijinta bukatar ta
to wannan wata 8 kam da yayi dama ai dole ki girbi abinda ki girbi matsalar da aka san da jini ya wata 8 bai zo ba in yazo kuma ai sai abinda Allah yi dama na ga muku yin family planning yana da illa yana wargaza al'adar mace to ya zaki wannan jini ya zama na rashin lafiya sai ki wari iya kwanakin da kike a watan ki daina sallah ki daina komai sauran kuma ki ci gaba da mu'amalar ki saboda jini ne na rashin lafiya wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yace in yana sallah yana jin waswasi saki sakin abubuwa yace dan Allah mai mafita ba ci shawara
ka rinka yin alwala mai kyau dan yin alwala mai kyau tana maganin waswasi sannan kuma kai kokari ka sanya khushu'i a cikin sallar ka ta yadda zaka rinka tunanin abin da ake karantawa a sallah shine zai taimake ka in ba haka ba kuma gaskiya yana da tasiri wajen rage maka ladan sallar ka Allah ya gane da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace su bi ne a gujin mijin su shi ita abin da yake bata mamaki wai idan duk lokacin da dayar ta nemi izini a wajen mijin za ta yi tafiya yana barinta tace amma ita wallahi baya barinta ko bikin kanwarta hana ta yi ta je garin su shine take so ta gane wai soyayya ne ko kuma dai kawai dai
a wata kila halinki ne bai da kyau dan ni akwai irin wannan tambayar da aka yi mun nai ta fada nace mijin azzalimi ne yayi zalunci ya cuce ta sai nace amma a hada da mijin da ta hada da mijin yayi bayani sai naga cewa yana da gaskiya yace mallam ba ta da kirki abin da yasa nake barin waccar ita an hana ta ita ba ta da tsoron Allah idan ta ce za ta je gida ɗaya ka neme ta gida biyar yace wallahi hatta islamiya mallam sai da na hana ta zuwa yace wallahi mallam daga islamiya take ballewa ta tafi ta yawanta sai dai abokane na su bugo waya su ce an ganta ta tafi wuri kaza ta tafi wuri kaza so gaskiya tsakani da Allah idan miji ya hana matarsa zuwa unguwa ya bar wata ya hana wata ya bar wata to abinciki mijin meye dalilin sa meye hujjarsa ba mamaki matar ce ba ta da kirki idan kuma ba abin da kike yi na laifi haka kawai yake hana ki to yayi zalunci kuma bai adalci ba dan bai kamata ya ba wata abu ba ya hana wata ya ba wata dama wata kuma ya hana ta ya shiga hakinki sai ki lallabe shi ya dawo miki da hakinki amma ba wani maganar soyayya anan sai dai kiyayya Allah ya mana afuwarsa ina ganin saboda yanayi na lokaci sauran sai dai su yi hakuri in Allah ya sa da karo na gaba idan mun zo sai mu karasa abinda muka faɗa na daidai Allah ya madaukin sarki muke roƙo ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya rangwanta mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Insha'Allah. To masu sauraro duka a nan muka zo ƙarshen shirin. Muna godiya ga wanda suka kawo mu suka ɗauki wannan shirin kai tsaye. Akwai Usman Abdalla, akwai Salis Muhammad da kuma Ahmad Ibrahim Muhammad. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Akwai masu addu'o'i akan makalla za a haɗe da addu'a da masu kallon mu na kai tsaye. Su kansu suna yin comment akan cewa sa addu'a. Su ma za a haɗe a addu'a da kuma halin da ƙasa take ciki. Allah Ubangiji ya kawo mana sauki.
gaskiya ne na farko dai muna miƙa godiya ta musamman ga ƴan uwa da suke ta wahala da mu wajen daukan karatukan nan da ya dashi da tsayuwa wannan lokaci mai tsawo suna ta abin nan ko da yake ni da nake zaune akan kujera ma uguna ya kusa kagewa gaskiya shi yasa na dakata a dolan dole Allah ya muku albarka kokarin da kuke yi da himmar da kuke Allah ya ba ku ladan yada da'awa masu kallon mu kusa da nesa da Najeriya da wajen Najeriya duka muna muku fatan alkhairi kuma muna muku addu'a Allah ya kara mana son Allah Allah ya kara mana son addini kuma Allah ya kara fahimtar da mu Allah ya ba mu ikon kulawa da hakkin auratayyar mu da hakkin iyalan mu wannan shiri musamman an bude shi ne saboda gyara harka ta zamantakewa ta iyali a gida da kuma matsaloli na mata da mazajen aure duka a rinka warware su hankali hankali ko gidajen mu za mu samu sa'ida da kwanciyar hankali akwai ƴan uwa da suke bibiyan mu a Facebook TikTok namu da sauransu a fejikan mu gabaki daya muna musu fatan alkhairi kuma addu'o'in da kuka ce a muku muna muku addu'a ya rabbana ya ubangiji duk wanda ya turo addu'a sai Allah ka amsa masa Allah duk wanda muke tare da shi anan ya turo addu'a ko ya commenting Allah ka biya mai bukatar sa mu ma da muke wannan abu Allah ka biya mana bukatun mu kuma muna addu'a ga kasar mu Najeriya lalle Najeriya kam ta gangara sai dai abinda Allah yayi kuma muna fatan Allah ya mana mai kyau muna fatan mu ji alheri a ƙarshen Allah ka kawo mana wani canjin da ba mu tsammanin sa na alheri Allah ka kawo mana canjin alheri wannan tsada da ake ciki wannan tashin farashi da ake ciki wannan tsanani da talaka yake ciki wannan kunci da ake ciki wannan yunwa da ake ciki wannan bukata da ake ciki a wannan ƙasa ya Allah ka amsa mana ba dan halin mu ba ya Allah idan shugabannin nan namu basu ji mu ba Allah kai kana jin mu muna fatan Allah ka saurare mu Allah ka ji mu Allah ka tausaya mana Allah ka jikan mu Allah ubangiji ka ba mu rayuwa ingantacciya Allah ka tsare mu da dukkan tashin hankali da dukkan fitina ƴan uwan mu da suke kasar Niger muni musu addu'a Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya duk sharrin da ake nufin su da shi Allah Allah ka wargaza shi ya Allah ka wargaza duk wanda yake nufin su waɗannan mutane na Niger ƴan uwan mu makotan mu da muke tare da su Allah koda an yi nufin a hada mu fada da su Allah kada ka ba da dama ubangiji ka wargaza dukkan tsarin da zai jefa su cikin damuwa ka inganta musu kasuwancin mu kasuwancin su mu ma ka inganta mana namu Allah zumuncin da yake tsakanin mu da kasar Niger din nan Allah ka bar mana wannan zumunci Allah kada ka bari wasu su wargaza Allah wannan kasa ta mu Najeriya idan akwai waɗanda suke nufin mu su jefa mu cikin wani bala'i Allah ka wargaza sha'anin su Allah ka rugurguza sha'anin su ya ubangiji in akwai wanda suke nufin mu da sharri ko mun san su ko ba mu san su ba da na cikin gida da na kasashen waje sojoji ne ko masu farar hula ko waɗanda suke sun fito fili ko wanda suka boye kansu Allah kada ka ba su nasarar wargaza kasar nan Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah duk wanda yake tashin hankalin mu a wannan Najeriya Allah ka tashi hankalin sa ubangiji kar ka bashi hutu Allah kar ka bashi nutsuwa ya Allah duk wanda yake neman ijefa talaka cikin kunci da bala'i Allah ka fara da shi ka kuma tsare talakan ka kuma kare shi halaye mu marasa kyau dabi'un mu waɗanda suke na asha Allah ka azurta mu da tuba qabla al-mamat ka azurta mu da tuba ka azurta mu da tuba ka azurta mu da tuba akwai wannan uwan mu da muke tare da shi a jihar Kaduna mai suna Alhaji Garba Ruma Alhaji Garba Ruma shekaran jiya Allah ya jarrabe shi da gobara a gidansa gabaki daya anguwar sarki a Kaduna gidan ya kone kurmus fatan mu Allah ubangiji ya mayar masa da alkhairi Allah ya tsare hasara Allah duk abin da ya rasa Allah ka maida masa duk abin da ya rasa Allah ka maida masa wannan kasa ta mu kuma da muke cikin yanayi Allah muna neman budi Allah muna neman budi Allah kada ka jarrabe mu da wannan dala Allah kada ka jarrabe mu da wannan dala Allah ka daga mana neran mu ka daga mana mutuncin mu Allah kada ka bautar da mu akan kudin wasu Allah kada ka wahal da mu akan kudin wasu da ba namu ba ubangiji in akwai wani abu da ake nufi akan ajefa mu na kunci a kasar nan Allah ka kautar Allah ka ba mu shugabannin mu adalci Allah ka ba su ikon kulawa da mu Allah ka ba su ikon sanin hakkin talaka wanda yake rataya wayayen su Allah ka sa su rinka tuna kiyamar da zaka tambaye su ubangiji ka sa mu cika da imani ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu abin da zamu ci, ka ba mu abin da zamu sha, ka ba mu abin da zamu suturta kanmu, ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya, ka kwantar da hankalinmu a wannan ƙasa, ka ba mu damuna mai albarka, ka ba mu azumi mai albarka, ka sa mu rayuwa mai inganci. Ya Allah, kada ka matsanta mana, kada ka kuntata mana, kar ka ba da dama ga mai matsanta mana da kuntata mana, ka yalwata mana, ka sa mu cika da imani. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.